cikin tsarin karatukan da ake gabatarwa a wannan wuri. To mun godewa Allah madaukakin sarki da ya bada dama aka sake juyowa bayan dogon hutu da aka samu, dan ina kesa san tun kafin tun na karshe da aka yi kafin tafiya azumi har yau Allah madaukakin sarki ya sanya shine farko a wannan sabon iktirahin da aka yi, wanda kuma kamar yanda ƴan uwa suka sani mun yi ta kwadayi da tamannin zuwan shi sheikh da ke tare da mu yanzu. Allah madaukakin sarki ya tsara cewa sai a wannan ranar ne zamu kasance tare da shi. To mun godewa Allah madaukakin sarki bisa wannan. Sannan har yanzu muna wa malam shi Sheikh Dr. Umar Sani Fage hafizahullah barka da zuwa da ƙarin godiya da ya amsa wannan gayyata ta mutanen, wato ina iya cewa musulmin mazauna Abuja, da ya amsa wannan gayyata ta su domin gabatar da wannan muhadara a wannan rana. Sannan har yanzu ƙarin godiya, ina ƙara godewa jama'a da suka amsa, ba a taba amsawa rabin na yau, rabin kamar na yau ba, ina kyautata zaton. Ma'ana cikan da ake yi ba a taba yin cikan da ya wuce rabin wannan da aka yi ba. To wannan ya sa ma ni yanzu wani abu ya zo min a zuci, nake ganin za mu zauna da mu da 'yan kwamitin da ke gudanar da wannan muhadaran domin canjawa muhadaran rana. Kowa ya sani ana gabatar da wannan muhadaran duk juma'an ƙarshen wata ne, ina nufin juma'a, muna yin amfani da ranar juma'a saboda cikan da 'yan uwa suke yi, musamman saboda nan wani yanki ne bauɗaɗɗe, to saboda yanayin jama'a. To amma wannan karin sai yanayin canjin tsari, dai tsarin ya zama Asabar za a gudanar. To sai yau Asabar ɗin kuma sai na gama yanda kamar yanda kowa ma haka ya gani cewa kamar wannan ma tsarin kamar shi zai fi mana mu maida shi Asabar. Dukkan asar ya zama daren da za a yi Asabar ne, in an yi sallan isha sai a zauna don a sami yalwataccen lokaci. Yau muna 10 ga watan Rabi'ul Awwal, hijiran manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1438, wanda ya daidai da 10 ga watan Disamba, watan 12 mai ladiyar Annabi Isa alaihi salam 2016. Yau wannan karatu, wannan muhadara, dukan wanda ya ji ko ya gani ko ya ji sanarwa da aka yi, taken wannan muhadara shine matsalolin zamani da hanyar magance su daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Shine hadisu Jibril, wanda malaman hadisi suke kiran shi hadisu Jibril, wanda da yawan mu duka mun sha karanta shi makarantun Islamiyya, makarantun dare da sauransu. Duka hadisin yana cikin Arba'un an-Nawawi, ma hadisi na 2, ina kisa tantan dai shine abin da malam zai tattauna mana a wannan rana. Sheikhin da ke tare da mu duka na san mafi yawan wanda suke wurin, in ka kasa su kaso 10, to wanda suka taba hada fiska da shi ba su wuce kaso 1 ba, kusan kaso 9 yau ne suka fara ganin shi, shine Dr. Al-Ustaz Al-Sheikh Umar Sani Fage. Shi dukkan sunan da ka bashi wanda ya shafi malinta zai dauka. Sannan kuma Allah madaukakin sarki ya taimake mu cewan alhamdulillahi shaykhi ne wanda dukkan al'ummar musulmi, kowane irin bangare cikin al'ummar musulmi suna amfana da shi, kuma suna alfahari da shi. A cikin annabawa Allah madaukakin sarki yana faɗin Annabi Ibrahim alayhi salam cewa Yahudawa suna cewa nasu ne, Nasara suna cewa nasu ne, musulmi suna cewa nasu ne, mushrikai suna cewa nasu ne. Allah ta'ala ya ce to shi dai Annabi Ibrahim na musulmi ne, saboda haka duk wanda yake so ya zama na Annabi Ibrahim ya zama musulmi. Saboda haka Sheikh Dr. Umar Sani Fage ko Professor Umar Sani Fage na dukkan al'ummar musulmi ne. Saboda haka dukkan al'ummar musulmi suna alfahari da shi, da samuwar shi, da kasancewan Allah madaukakin sarki ya bashi dama irin yanda yake amfanar da al'umma, abun ba zai iya kidanyuwa a ce iya abu kaza bane. To mun godewa Allah madaukakin sarki da ya zama a wannan rana Allah ya amfane mu da shi cewa za mu zauna mu saurari abin da ya zo mana da shi. Akarmuku Allah da bakin yawun wannan babban masallacin dan tata da kuma wasu gudanar da wannan muhadara, duka muna maku barka da zuwa, muna muku fatan yadda Allah ta'ala ya kawo ku lafiya, Allah ta'ala ya mai da ku lafiya. To an ji dai taken muhadara da kuma wanda zai gabatar da muhadara, saboda yanzu kai ina gabatar da lokaci, bazan mika wa imam Mal Ibrahim Khalifa domin ya bude mana da addu'a insha Allah kuma sai Sheikhi ya suka ne mana filin da fatan abubuwan da zamu ji zamu amfana za kuma mu recording din su mu je mu rika ji lokaci bayan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا ولا علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد تاكن wannan muhadara shine matsalolin zamani hadisin jibril ne waraka to kafin na shiga cikin hadisin jibril alaihi salamu tsindin wajibi ne na yi shimfida shimfidar kuma ita ce Allah madaukakin sarki shine al-khaliqu al-mun'imu mahalici kuma mai ni'ima to daga cikin wannan aiki na ubangiji subhanahu wata'ala shine ya samar da halitta iri-iri wanda shi kadai ne ya san iya abinda ya halitta din subhanahu wata'ala sannan kuma abinda ya halitta din subhanahu wata'ala abinda ya halitta din subhanahu wata'ala ya musu ni'ima sannan shi ubangiji subhanahu wata'ala hakimu ne a wajen hikimarsa halitta da yayi sai ya gida biyu ɗaya gidan shine gidan aiki ɗaya gidan kuma gidan sakamakon aiki gidan aiki shine duniya gidan sakamakon aiki shine lahira haka Allah subhanahu wata'ala ya tsara Allah subhanahu wa ta'ala hakimu ne dan haka ya halicci gida biyu gida daya shine gidan aiki kuma takaitacce wanda ba shi da dorewa shine gidan duniya daya gidan kuma shine lahira shine gurin sa karba sakamakon aiki kuma guri ne wanda yake mai dorewa. To shi wannan gida na duniya da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya shirya shi cewa gidan aiki ne, kuma sannan guri ne temporary na dan lokaci ne za a wuce, sai ya sanya shi yana da farko sannan kuma yana da ƙarshe. Duk abin da ya halitta a duniya zai ce yayi masa ajalin musamman, yayi masa lokaci ambatacce, in ya cika wannan abin ya ƙare kenan. Don haka ita wannan duniya da Ubangiji Subhanahu wata'ala ya halicce ta, ya zuba halittu iri-iri a ciki, amma da ya tashi Subhanahu wata'ala sai ya zaɓi halitta ɗaya, ita ce mutum. Kamar yadda yake faɗa, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyara, Allah shi yake halitta abin da ya so kuma ya zaɓi abin da ya so. To cikin halittarsa sai zaɓi mutum ya mai da shi shi ne khalifarsa a doron ƙasa. To shi ne shugaban wannan duniyar, shi mutum. Sannan ita duniyar sai aka yi ta gidan jarabawa, akwai jin daɗi, akwai rashin jin daɗi, akwai alkhairi, akwai sharri, akwai soyayya, akwai ƙiyayya. Ga su nan birjik a cikin wannan gidan wanda yake na jarabawa. Saboda haka ita rayuwar duniya sai Allah ya kaddara cewa a cike take da matsaloli, mushkiloli iri-iri. Akwai lafiya, akwai rashin lafiya, akwai wadata, akwai rashin wadata, akwai zaman lafiya, akwai rashin zaman lafiya, akwai abin da yake mai kyau, akwai mara kyau, akwai abu mai amfani, akwai abu mai cutatarwa. To yanda duniya take da wannan matsaloli, sai zama ɗan adam kuma shi ne jagora a cikinta. Hanyar da zai fuskanci waɗannan matsalolin biyu ne, kuma fassara mutum da ita zai fuskanci matsalolin. Akwai fassara guda biyu da aka yi wa mutum. Ɗaya fassarar ita ce ta Turawa, yanda suka fahimci mutum suka fassara shi. Ɗaya fassarar kuma ita ce ta Allah, wanda ya halicci mutum yanda ya fassara shi. To fassarar Bature ko kuma Turawan Yamma dangane da mutum, su gangar jikin kawai suke kallo, da buƙatun gangar jiki, ci da sha, sutura, matsuguni, kolewa, morewa, ita kaɗai ce. Amma ɓangaren ruhi ba ruwansu da wannan. Saboda haka da mutum da kowace irin dabba zubinsu ɗaya a irin fassarar da Bature yi wa ɗan adam. Wanda yake son ƙarin bayani sai zai karanta Charles Darwin a littafinsa da ya rubuta The Origin of Species, zai ga yadda ya fassara ɗan adam kawai gangar jiki ce kawai. To wanda ya fahimci haka, to zai fuskanci rayuwa ne ta wannan mudubin kaɗai, ya ɓangaren ruhi baya kulawa da shi. Amma shi kuma Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da ya tashi sai ya fassara mutum cewa halitta ce mai tagwaitakar halitta, akwai gangar jiki, akwai kuma ruhi. Gangar jiki tana buƙatar hutu, tana buƙatar ci da sha da sakata ta wala. Sannan ruhi kuma yana buƙatar kusantar Allah Subhanahu wa ta'ala, yana buƙatar a'a, yana buƙatar gaskiya, amana, alƙawari, cika alƙawari, riƙe alƙawari. Shi ruhi abinda yake da buƙata kenan. Saboda haka a mahangar musulunci da fassarar Qur'ani iwa mutum, shi mutum yana da sufofi na dabba, shi ne gangar jiki da buƙatu na dabba. Sannan yana da siffa ta mala'iku, shi ne ruhi. Kuma sai aka ce kare ya zalunci, ya samar da daidaito a tsakaninsu, kamar yadda mai dafa yake yi, in ka tsora masa da mai a jaki to zai yi dafa, kada dama ta rinjaye hagu, kada hagu ta rinjaye dama. Ina ƙoƙarin dama za ta rinjaye ya dafa, hagu ta ɗago, wani lokacin ya sunkuya ya ɗago. To haka aka yi son mutum ya zama. Duk buƙatun ruhi ya biya, duk buƙatun jiki ya biya. to wayannan matsaloli na rayuwa wanda babu ruhi tare da shi wancan shine tunaninsa to inda yake fuskantar sai na fuskantar su ne a gurgunce nan da nan da abu ya zo ba shi da nutsuwa farin ba mu misali wanda Qur'ani yake gaya mana suratul Quraysh a cikin ta sai ce allazi ad'amahum min ju'in wa amanahum min khawf al-amn min al-khawf yana cikin mutumin da yake da imani kwatankwacin sa shine mutum biyu suka tafi kasuwa kowanne da miliyan guda a aljihunsa suna zuwa kasuwa sai suka tarar dan sani ya yanke aljihun wannan ya dauke miliyan 1 wancan ma dan sani ya yanke aljihun sai ya dauke miliyan 1 amma shi wannan ɗayan ba shi da maranta ba shi kuma da komai ba shi da wata miliyan ɗin a gida ko a banki ko a asusu sannan ba shi da mai ranta masa duggarin shi kuma ɗaya da aka ɗauke masa miliyan ɗin nan a asusunsa akwai miliyan taku dubu sannan a cikin kasuwar yana da maranta a gari yana da maranta wanne ne hankalinsa zai fita shi wanda ba shi da wance wanda ba shi da imani yake kallon rayuwa da ido ɗaya shine haka saboda ita rayuwar duniya gabaki ɗaya ita ce abinda Allah ya gaya wa annabi Adamu alayhis salam innaka la tazma'u fiha wa la ta'ara inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ara ba za ka ji yunwa ba ba kuma za ka tsiraita ba akwai lamunin abinci akwai lamunin sutura wainaka la tazma'u fiha wa la tadha babu kishirwa kuma babu rana saboda haka akwai lamunin gurin zama akwai lamunin isasshen ruwa to duk wanda ya tsaya da irin wannan baya cikin kwanciyar hankali saboda haka yana da wata tawaya ta rashin imani ta rashin aminci kowane abu da yake kallansa kallansa yake shine mukura amma shi mumini yana ganin kawai sababi ne sababi kuma baya kallansa da komai sai musaddibul asbabi wanda yake samar da sababin kaushi yake kallo to raka da abin da ya taso mumini shi ba shi da wata wani tashin hankali akwai wani bature dan America ya taba karanta shi a wata mujalla ya ce likita ya karanta a lokacin da yake makaranta aikin likita sai ya dinga jin basirar da yake da ita da hazaka a aikin likita ya ce shi yana ganin a duniya a iya fahimtarsa zai ba wa dan adam gudunmawa a aikin likita irin wacce wani bai taɓa bashi ba ya ce sai da ya fara aikin a asibiti ya ce sai ya gane a shewa wane shi me ya wautarsa sai ya ce sai ya gano akwai cututtuka wanda ba a operation ɗinsu ba a ba da magani a sha ba ko a ba da ƙwayoyin magani kuna ko a ba da na shafawa ya ce cutar hasada sai ga likita ba shi da maganinta cutar ƙiyayya likita ba shi da maganinta karayar zuci likita ba shi da maganin ta ya dinga lissafawa shi da kansa ya ce ya fahimci maganin waɗannan sai dai daga gurin annabawa alaihi salatu wassalam to shi ne fassarar musulunci da yawa ɗan adam to shi ɗan adam idan ya tafi a kan fassararsa ta gangar jiki to za ka same shi marar adalci za ka same shi azzalimi za ka same shi muci amana ko da ku katsan bace yana da amanar ta wani ɗan lokaci ce ko kuma akan wani dalili amma ba amana ce tsura ba in ka duk abin da ka same shi akai na wani dalili ne amma mumini shine wanda komai yake yinsa saboda Allah shi mumini yanda annabi alaihi salatu wassalam ya dora mu ya dauki mumini ya saka shine cewa duniya akwai mai ita kamar yanda duk ƙasa akwai shugabanta sannan akwai dokokinta in ka shiga dole sai ka bi duk gari akwai mai gari duk unguwa akwai mai unguwa duk gida akwai mai gida duk ɗaki akwai mai shi yace to ba zai wa'innan duk akwai mai su duniya ta zuba mai ita ba to in ka yadda akwai mai ita shine Allah subhanahu wataala to dole sai ka sami akwai ka'idojin da yake so ka rayu to sai annabi alaihi salam ya ce da mu abinda kawai ake so dangantaka tsakaninmu da Allah subhanahu wataala bi ce rak neman yaddarsa, neman tsari da fushinsa, su kenan abin da ake so. Saboda haka duk abin da za ka yi, abin da ake so da kai shi ne duk abin da za ka yi a rayuwarka, ka yi ƙoƙari ka ga cewa ka sami yaddar Allah subhanahu wa ta'ala a kowace irin harka. Saboda haka komai za ka yi saboda Allah za ka yi, kuma duk abin da za ka yi za ka yi ƙoƙari ka ga cewa ka gujewa fushinsa subhanahu wa ta'ala, ka samu tsari daga fushinsa subhanahu wa ta'ala. Saboda haka a ƙarƙashin wannan neman yaddar Allah subhanahu wa ta'ala da neman tsari da fushin Allah subhanahu wa ta'ala, za ga duk mutum wato idan ga zalunci to zai ƙi zalunci saboda Allah baya son zalunci, ba yana ƙin zalunci don zalunci ya taɓa shi ba. Idan zalunci ya taɓa mutum ana zaluntar sa, ya tashi ya ƙwace ƴanci, to daga gama ƙwatar ƴancin to ba kuma abin da zai yi, shi ma zai juye ya zama azzalimin, don baya ƙin zalunci sai dan ya taɓa shi. Amma wanda yake ƙin zalunci saboda Allah, to yana ƙin zalunci shi ake wa ko ba shi ake ba, zai ƙi zalunci saboda Allah baya son sa. Don haka babu ranar da zai juye ya zama azzalimi, zai riƙe amana saboda Allah yana son amana, zai ƙi cin amana saboda Allah baya son cin amana. Kowace irin wato fa'ida zai samu ba zai ba. To shi ne zubin da musulunci iwa mutum, kuma haka ake son mutum ya zama. Don haka duniya yau a cikin matsaloli ake iri-iri. Shekarar da ta wuce wajen 1995 an ce ita ce shekara mafi zaman lafiya a duniya, amma ƙasa 250 ce ake yaƙi. Ita ce shekara mafi zaman lafiya, ƙasa 250 ana yaƙi. Saboda haka duniya cikin rigingimu take iri-iri, na tattalin arziki, na zamantakewa, na mulki, na komai ma. Saboda haka ɗan adam ya samu kansa cikin ruɗewa, ɗan adam ya juye ya zama bakar zu'ibu, fasta anastu bi zu'ibi iz'awa wasa wata insanin fakitu adiru, kura ta yi gunji ya ce sai na ji kwanciyar hankali, amma da na ji muryar mutum sai na fatan ina ma ina da fuka-fukin da zan tashi in gudu. To haka duniya ta juye ta zama. Don haka wannan hali da duniya take ciki, babu abin da zai saita ɗan adam sai aƙida ta musulunci kyakkyawa. Ita ce za ta saita shi ya samu abin da ake so, wanda Ubangiji subhanahu wata'ala a ɗan taƙaice yana ca da mu, inna salata tanha anil fahasha'i wal munkari, sai ya ce wala zikirullahi akbaru. Sallah tana hana alfasha da munkari, amma zikirullahi akbaru shi ne zikirullahi laka, Allah ya ambace ka, in ya ambace ka ya yi maka baiwa, daga nan haske zai shiga zuciyarka, wannan hasken ya shiga zuciyarka za ka samu ɗumanina. Lokacin da mutane suke cikin ɗar-ɗar za ka samu tasbiti, lokacin da mutane suka ruɗe sannan za ka samu tsayuwa, lokacin da mutane suka kasa tsayawa guri ɗaya. So da ka duk wani alheri da kake nema yana cikin sakina da Allah zai sa maka. To saboda haka aƙida ta musulunci kyakkyawa ita ce wacce take mai da mutum ya ansa sunansa mutum, ma'anarsa shi ne khalifar Allah a doron ƙasa. Duk abin da Allah yake so na gina ƙasa da raya ta, to za a samu mutum a ciki wajen sana'o'i, ci gaban al'amura, raya jiki, raya ruhi, raya ƙasa, raya masu ƙasa, to za a samu mutum a cikin wannan. Amma in babu ita abubuwa sun ɓaci. To don haka saboda samun tabbatar wannan, Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana da ni'imomi ya halicci halitta. Akwai ni'ima mutlaka wadda Allah yi, wato ita ce ni'ima gama gari wadda ya ba kowa da kowa, samar da mutum ba shi, samar da duniya ba ita, samar da duk wani abu da ba shi, ni'ima ce mutlaka. da wanda ake so da wanda ba a so an masa, to akwai kuma mudlaqun ni'ima, ita kuma sai wanda ake so, ita ce ni'imar aiko annabawa alaihi wassalatu wassalam, su zo su yi irshadi, sannan ubangiji kuma ya saka maka ilhama ka yadda wannan ni'imar sai wanda yake so izaba su yake bawa. To dan haka ubangiji subhanahu wataala da irin wannan ni'imar tasa ya tsara duniya tun daga farkonta, komai ya ji bajau yana tafiya. Lokacin da Annabi Adamu alayhis salam ya zo duniya, wuni daya ya fi wata ukun yanzu, kuma a lokacin alkama kwaya daya girmanta ya kai kwanjimuna, amma yanzu a tafinka sai ka dauki alkama ta kai kwaya dubu ko ma fiye da haka, to yana rage komai. Duk abin da aka sani da mai kyau mai kwari da tunani mai kyau, duniya tana ƙara nisa ne, abu yana ƙara gurɓacewa, tana ƙara nisa, abu yana ƙara gurɓacewa. To ubangiji subhanahu wa ta'ala sai dinga aiko da annabawa da munzanni alaihi salatu wassalam, suna zuwa suna yi mutane bayani, amma dukkaninsu masu share fage ne. Wanda yake babban bako wanda Allah ya tanada shine Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, shine khatimun nabiina sallallahu alaihi wasallam. Duk wani annabi ba shi ba, rako shi yi, share masa fage yi. Shi Isa ya ce ko annabi Musa alaihi salam da yake zance da Allah, laukana Musa hayya lamas tasahu illa tibai, in annabi Musa yana da rai na zo, ba abin da zai karbe shi gurin Allah sai bina. To shi ya isa yayi abu. Akwai lokacin da Huzaifa ya zo gabansa alaihi salam, ana zaune an yi ciniki na raƙumi, bashi za a zo da yamma a karɓi kuɗi, Balarabe izo sai ya musanta cinikin da shi da annabi alaihi salam suka yi. Sai ce da annabi alaihi salam, kana da shaida an yi cinikin ka kawo, na yadda da cinikin. Huzaifa yana gurin sai ce ni ne shaida sa an yi, an yi ce eh. Sai Balarabe ya ce a bani kuɗin, ya ba da raƙumin ya tafi. Sai annabi alaihi salam ya tambaye Huzaifa ya ce Huzaima, sai ce masa ya aka yi kai haka? Sai ce Rasulullahi, kai da aka yi wahayi na yadda, da za in kasa yadda da kai a wannan? Sai ce to ni ma ne maka alfarma, ka zama zashahadataini, shaidarka ta mutum biyu ce, da ku baka wannan asorati da. To ba mai isa, ba wanda ya isa wannan banda khatimun nabiina, in share fage zo ba zai iya ba. Amma wanda yake shine na ƙarshe, ba kowa ya rako ba, zai iya yanke hukunci. Ummu Adiya ta musulunta radiyallahu anha ta ce Rasulullahi, ka haramta kukan kyara, amma ni akwai al'ummar da ta yi min abin arziki a jahiliya, ba abin da zan rama mata sai kukan kyara. Sai ce na cire ki daga wannan hukuncin, ke a wannan ƙabilar ki ba laifi ba. Shine khatimun nabiina da ya zo ya magana harami na Makka, ya haramta komai, cire itace da duk wani abu da ya fito da kansa. Sai Sinal Abbas radiyallahu anhu ya ce Rasulullahi, izhir shine tsaure, muna kaza da kaza. Sai ce na cire shi. To khatimun nabiina kenan alayhi salatu wassalam, shi aka rako ya dinga aka taho aka zo, sai da aka zo kansa alayhi salatu wassalam. To idan lokacin wahayi ya ja ya tsawo, to abubuwa ɓaci suke, mutane sanewa suke. Kisa shekara hudu da sauka alqur'ani a cikin suratul hadid, sai Allah ya saukar da aya, sai ce alam ya ani lillazina amanu an tafsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala minal haqq, zamani bai yi bane ga masu imani zuciyarsa sadu da tasaraya, in an ambaci Allah da abinda Allah ya saukar na gaskiya. Sai ce kada su zama kallazina utul kitaba min qablu faqala alaihimul amadu faqasar qulubuhum wa kaseerun minhum fasiqun, kar su zama kamar ahlul kitabi wanda tsakanin saukar littafin da su ya tazara zuciyarsu ta kekashe suka zama fasikai. To mu an mana kashedi akan wannan. To saboda haka ita wannan al'umma ta annabi alaihi salatu wassalamu wacce ta zo a ƙarshe, dan annabi alaihi salatu wassalamu ya yi haka ya ce ana bu'istu, an aiko ni tani da alkiyama ka hataini, bu'istu ana wasa'atu ka hataini, ni da alkiyama kamar haka muke, wato gab da gab masana da suka yi rubutu akan ishara ta Annabi sallallahu alaihi wasallam don shi isharar sama rubutu ake akan ta me yake so yace alaihi salam dan sako aka bashi na ƙarshe kar i nuna wani abu a gane ba sai aka ce hakan da yi da annabinsa alaihi salatu wassalam yana faɗa cewa gab da gab da alkiyama yake tsakaninsa da alkiyama kamar wannan dan yatsan da wannan ne babu wani annabi a tsakaninsu da ita daga kansa sai kiyama za ta tashi alaihi salam to idan ta matso abubuwa ne masu yawa a cikinta to dan haka shi kuma ya zo da addini na ƙarshe da kuma risala khatima to dan haka ya zo ya sauke nauyinsa alaihi salam ya yi duk abin da zai to sai da aka shekara ta goma a madina wanda wufudu suka dinga zuwa ayare daban-daban suka dinga zuwa madina ana zaune a cikin masallacin annabi alaihi salamu to shi ne wannan hadisin na jibrilu shekara ta goma ta hijira ana zaune kawai sai na umar radiyallahu anhu ya ce istala alaina rajulun shadidu bayadu siyabi shadidu sawadi shari la yura alaihi atharu safari wala ya'rifuhu minna ahadu hatta jalasa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukubatayhi ila rukubatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhizayhi wa qala ya muhammad akhbirni anil islam fa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'tiya az-zakata wa tasuma ramadana wa tahujja al-baita in istata'ta ilayhi sabila qala sadaqata fa ajibna lahu yas'aluhu wa yasaddiqu thumma qala akhbirni anil iman fa qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi qala akhbirni anil ihsan qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al ihsanu an ta'budu allaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka qala akhbirni anis sa'a qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mal mas'ulu anha bi a'lam min as-sa'il qala fa akhbirni ana amaratiha qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anta lidal amatu rabbataha wa anta al-hufatal uratal alati ri'a sha'i yatadawaluna fil bunyan shine karshen hadisi summan dalaka falabistu maliyan summa qala ya umaru atadri man as-sa'il قلت الله ورسوله اعلم فقال فانه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم تو wannan hadisi shine maganin matsalolin zamani domin sai da annabi sai ya gama komai ya shekara 13 a makka alayhi salam ya shekara 10 a madina da shekara 23 na risala alayhi salatu wassalam a lokacin da komai ya tabbata ya bude yakin tabuka duk aka gama kafin a shirya a tafi hajjin bankwana kawai sai jibril ya zo da wannan alaihi salam ya zo ne ya tattarewa al'ummar musulmi menene musulunci tunda an yi shi ne haka a can da can da can da can sai ya zo akan ya tattare mana mu san ilimin musulunci ma guda nawa ne wanda da wanda ake so a dora akan sa za a dora da ya zo aka ganshi da kyan shiga amma babu alamar matafiyi tare da shi shine la yura alaihi atharu safari ba wai in ya daga kafa ya dauke ba a gani bane a ba shi da jaka ta matafiyi na zamani ba shi da banda ta matafiyi irin tsakatsaki ba shi da wando wanda ake ratayawa da mazagi irin na mutanda ba shi da wannan wandan da ake rataya ba shi da banda ba shi da adaka sannan ba shi da jaka sune asaru safari kuma gashi ba dan gari ba da yazo sai tsaya gaban annabi alaihi salatu wassalamu sai yayi abinda ba a yi annabi alaihi salatu wassalamu wanda yake kiran sunansa da sunansa domin Allah ya ce la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadukum ba'da ba ambatansa da sunansa alaihi salam sai dai a saka ya masa saboda wanda ya halice shi subhanahu wataala ya aiko shi ma haka yake masa tunda ake ba a taba jin inda ubangiji ya ambaci annabi alaihi salatu wassalamu ya muhammad ba in zai masa sai dai ya ce da shi ya ayyuhar rasul sai dai ya faɗa masa sunan muƙami amma ba suna na shaksiya ba ya ayyuhar rasul يا أيها النبي يا أيها المزمل يا أيها المدسر تاك يكي مسا أكوي جير مواوا فأما دن أجاهن كليس كلوان مي أكي سوء أي هنا ذو سيسي يا محمد فصلا تك سوء هم كلن سيتا سكر كليش وانو ما أي إذو إكي أبو قطع قطع سيسي أكبرني عن الإسلام سأن نبو على سيسي مسلم سيشيني أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله شيني ركن فرقو كشيدا بان أبو نبو تارغس كيسي الله كشيدا محمد صلى الله عليه وسلم منذان الله وتكيم الصلاة كتعيد الصلاة وتوتي الزكاة كبعد الزكاة وتصوم رمضان كأذبت رمضان وتهج البيت إن استدعت إليه سبيلا كاجن شدأكم أبنجي انكسام إيكو سيشي صدقتا كافة دغس كيا سنة عمر رضي الله عنه سيما كشغم أمايكين سا دا من يسني كينا in bai sani ba ya za a yi san gaskiya aka faɗa to sai suka jinga mamakin sa sai ce to ya rasulullahi ga ya mun menene imani nan ko sai faɗa masa shikashikai shida sai ce an tumina billahi wannan ba an tashahada ba wannan tashahada harshen ka ya faɗa aji sannan sallah kai a gani zakka ka bara a gani azumi kai a gani haji kai a gani amma wannan zuciya ce za ta kudire an tumina billahi ka ba da gaskiya da Allah wa mala'ikatihi ka ba da gaskiya da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa wal yawmil akhiri ka ba da gaskiya da ranar ƙarshe wa tumina bil qadari ka ba da gaskiya da qaddara abinda Allah ya rubuta maka me wanda kake so dan da baka so duka yadda zuciya ta amince abin ya kwanta a cikin ta kamar tsuma a randa wannan shine imani sai ce to ga ya mun ihsani sai annabi alaihi salam ya ce ihsani shine ka bauta Allah kamar kana ganin sa kuru da kiri da muzu in wannan ba ta samu ba to kai da yana ganin ka sai ce to shikenan naji wannan an fada uku sai ce to ga ya mun yaushe za a tashi kiyama sai annabi alaihi salam ya ce wanda ake tambayar bai fi mai tambayar sani ba wannan kalma ce rufaffiya ba shi ne magana a kanta ba sai dai amsa ce wanda ake tambayar bai fi mai tambayar sani ba sai ce to ga mun alamunta sai ce alamun tashin alkiyama an talidal amatu rabbataha baiwa za ta haifi uwar gijiyarta ko uwar gijinta sannan wa antara lahufatal urata za ka ga wanda ba su gaji sa ta kalma ba urata wanda suke daura warki al'alata talakawan talak ri'a ash-sha'i wato tokataki tokataki sune ri'a ash-sha zaka gansu sun yi arziki ya tadawalu na fil bunyan suna ginin da in kana so ka karshen sa sai ka dafe hulaka sannan zaka gani baka ba za ta fadi yana fada ka ko sai tashi da ya tashi sai bayan kwana uku sai annabi alaihi salam ya ce ya umaru atadri man sa'il ka san waye mai wannan tambayoyin da yake dalla dalla sai ce Allahu wa rasulu alamu Allah da manzansa ne suka sani sai ce fa innahu jibrilu ataku jibril ne da kansa yazo muku ya allimukum dinakum dan ya muku sanadin da za ku san addini to abin da nake so a wannan hadisi na jibril alaihi salam wato anan yayi wa annabi alaihi salam tambayoyi akan ilmai na musulunci da ya wajaba duk musulmi ya zama ya san su guda hudu ne na daya musulunci na biyu imani na uku ihsani na hudu ashiradu sa'ati alamun tashin alkiyama wayannan kowa ana so ya fahimce su to sai wannan tambayar a dunkule ya tattara abin da ake kira musulunci ya ajiye shi a wannan kuma annabi sai ya faɗa masa duk shikashikan wayannan gabaki daya to shi musuluncin da annabi alaihi salam ya faɗa yana da shikashikai guda biyar kalmar shahada sallah azumi zakka haji ma'anar wannan shine ga bangon gabas ga na yamma ga na kudu ga na arewa ga kuma tsakiya ga wacila kaga ta tabbata wacila to anan gurin ana buƙatar rifi kuma ai saboda kada rana ta shigo kada kuma ruwan sama ya shigo kada kura ta shigo akwai buƙatar rifi saboda ka musulunci sai zama ne yana da buƙatar wannan a ina ake ganin su a mu'amalarka za a same ka akwai gaskiya akwai amana akwai rike alƙawari akwai cika alƙawari akwai bambanci tsakanin rike alƙawari da cika alƙawari to a same ka da rike alƙawari da cika alƙawari sannan a samu mutun da jajircewa a samu mutun da tausayi a samu mutun da adalci to in an samu wannan to an yi rufin kuma an yi falsafa an yi fenti zai zama kyakkyawar shaida ga addini duk inda ije yi mu'amala zai za a yi da cewa wannan addinin nasa ya amsa sunansa to an samu rufi sannan yana da abubuwa guda uku da yake tafiya da kowane irin zamani da su abinda musulunci yake rike kansa a kowane irin zamani abu guda ɗaya ne shine wanda Allah ya ce da mu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah al'amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari umanni da kyakkyawan aiki da hani ga miyagun ayyuka shi yake rike wa musulunci identity dinsa wato huwiya duk inda zamani yazo inda za a yi umanni da kyakkyawan aiki a hani ga miyagun ayyuka to musulunci ba zai bace ba sannan abinsa na biyu shine adalci duk al'ummar da ya shiga cikin su da duk kabilar da ya shiga ciki musulunci baya rashin adalci don ya ce la yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa in yazo ya tadda ku kuna al'adu iri iri zai kalle shi saka su a sikeli idan yaga sun yi karo da ruhin musulunci sai ce a in ba su ba suna buƙatar gyara sai ya saita su in suna buƙatar sassakewa sai ya sassake suna buƙatar miƙewa sai ya miƙar da su saboda haka yana iya shiga kowace irin al'umma ba ta da tsoro abinda ba shi da kyau zai cuce ta duniya lahira sai ya raba ta da shi wanda kuwa yake da amfani zai bari yanzu muka kalli auratayya Nana Aisha radiyallahu anha ta ce aure a ƙasashen larabawa iri iri ne akwai nikahul istibda wannan mutum yake bada aran matarsa wajen wani gwarzo ta je ta zauna sai ta samu juna biyu a dawo don ya haifi irin wannan musulunci ya zo ya tar ana yin sa akwai nikahul akhdan wanda mace ɗaya tana da maza daga uku zuwa tara ko ne mijinta ne kuma na aure in ta haihu wanda take so za ta zaba kafa su tabbatar da shi akwai nikahul shigari akwai auren mun ale aura mun aura maka shikenan suna nan iri iri ne to akwai kuma irin wannan da muke da siga a bada ijabi da kabuli a bada sadaki da yazo ga baki ɗaya sai ya share sauran sai bar wannan kaga shine adalcinsa ya bar wannan ya bashi kuma sai ya dauki tambari sai ya sa masa bari mana bayanin tambarin da annaba sai yake so da duk mai hankalin ya annaba sai wato ya kalli aikinsa shi yasa ake cewa da shi nuril mudalsam sallallahu nuril mudalsam wato hasken mutanen duniya kashi uku suka rabu kashi ɗaya da munafukai da kafirai ba sa ganin komai kashi na biyu su ne masu duba irin na jemagi su ne masu kallonsa da hasken gado cewa mu musulmi ne an haife mu a musulunci iyanan suke kallon ya ce a yi aure a yi sallah iyanan suke kallo kashi na uku su ne safuwatu kalƙillai su ne wanda da sun kalli saƙonsa alaisama hasken yardar Allah suke gani a ciki yanzu a nan gurin idan aka ce za a yi aure liman ya zo ya zauna waliyin mace da wakilin ango ko kuma angon da kansa suka zo suka yi salati ga annabi alaihi salatu wassalam wakilin ango ine ma'auren wance shi kuma waliyin amarya ya ce na aura masa wakilin ango ya ce na karɓa azumarsa sadaki nawa ne aka bayar liman ya yi hudu ba ya addu'a aka ce jama'a kun shaida suka shaida daga nan annabi sai ya buga tambari me za ka fahimta a ciki daga wannan lokacin ya ji daɗi da matar ta ji daɗi da shi ya zama halak kafin wannan abu ne da in mutum ya yi shi zai fita daga cikin sahun muminai zai shiga zama cikin 'yan ta'adda zai zama abin zargi kuma haddi zai hau kansa sannan ba abin da Iblis yake so irin wannan domin shi ya fi fushin Allah amma ana buga wannan tambarin ba abin da Iblis ya fi ƙi irinsa sannan daga wannan lokacin mahaifanta daga wacce ta haife ta abin da isama aure ya haramta sarakuta ta shiga sannan daga nan kuma zuri'a in suka samu ta zama ta halak jinin wa'annan da wa'annan ya haɗu daga nan kuma sadaka ta shiga da annabi alaihi salatu wasallam ya ce budi adikum sadaka dayan ku biya bukata za a bashi ladan sadaka in mutun ya biya bukatar sa da matar ta zama sadaka za ta hana shi mummunan cikawa za ta yi masa maganin fushin Allah sannan za ta yi masa inuwa a gobe al'arji a gobe kiyama a filin alkiyama sannan kuma duk inda zai kashe kudin sa a duniya ba inda zai saka kudin sa Allah ya fi bashi lada fiye da wannan daga wannan tambarin da aka buga na annabi alaihi salatu wassalam to wannan shine nuril mudarsai ba a iya gane sai da Allah ya ba mutum haske ke iya gane waye ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to shi musulunci adalcin sa kenan duk abin da yazo itarar zai bashi in yana da kyau in ba shi da kyau zai rushe shi shi za mu ga alqur'ani ya ba mu kissar wato qaryatu ludin alaihi salam al'umma annabi lud alaihi salam da aka zo sai aka ce alqarya duk ba ta mutanen kirki bace amma fa ma wajadna fiha ghayra baitin min almuslimina sai gida daya in aka yi musu kudin goro to an zalunci wannan gidan sai aka ce gida daya na mutanen kirki ne to a gidan kuma akwai baragurbi ma guda daya sai aka ce illa ajuzan sai wannan baragurbin wata tsohuwa kaga ita ma sai da aka tace ta saboda haka a ka'idar musulunci adalci yake duk abin da kake abu mai daidai sai an faɗa kuma za mu ga annabi Sulaimanu alaihi salam kissarsa da Bilqisu sarauniyar Saba'i da ta ce innal muluka idza dakalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azillatan wa kad sai qur'ani yace wa kazalika yaf'aluna kaga rana take bauta amma da faɗi magana ta daidai sai qur'ani yace haka yake to shi musulunci haka yake lokacin da annabi alaihi salam ya ba Abu Huraira radiyallahu anhu kula da zakarfu da kai sai wani tsoho izo sai ya kwance yana diba aka kama shi aka kirawo in charge yace ya dace tsoho ya haka sai ce ya nake da su da yawa kai daure ka kyale ni sai ce in ka sake dawowa zan kama kan kai ka gurin annabi alaihi salam sai ce ba zan dawo ba sai ya tafi a masallaci sai annabi alaihi salam sai Abu Huraira ya kuka yi da bakonka ne sai ce ya mun alƙawari bai zai dawo sai ce zai dawo ba sai sake ka aka sake kama shi ba sake ce ina gaya maka iyali ne da ni da yawa sai sake kyale ce in ka sake da sai na kai ka gurin annabi alaihi salam sai na yi alƙawari ba zan dawo ba a masallaci sai annabi alaihi salam ya ce da Abu Huraira wannan bakon naka fa zai dawo sai ya dawo sai sake kama shi yace kai fa kai ma alƙawari sai ce to shikenan ban ni daga wannan zan amfane ka da wani abu zan gaya maka maganin shaidan su kuma sabon annabi alaihi salam su san alheri sai menene sai ce in ka zo kwanciyar bacci ka karanta ayatul kursi la yazalu ma'aka minallahi hafizun kiyaye wata ubangiji ba ta guje ba tare da kai kuma shaidan Allah zai maka maganin sa sai ya sake shi da aka je sai annabi alaihi salam sai ce ma fa ala asirukal bariha wanda ka kama jiya miya aka yi sai ce ga yanda muka yi ga yanda muka yi sai ce to me ya gaya maka sai ce masa ya ce da ni ayatul kursi maganin iblis ce kuma in na karanta ta da dare kariya ubangiji ba za ku ta guce ba tare da ni sai ce sadaqaka biha wa huwa kazubun yace sarkin makaryata ne amma gaskiya ya faɗa to shi musulunci a haka yake da shi yake tabbata a kowane irin zamani a kowace al'umma in ya zo guri kar wanda ya ji tsoro don ba zai zalunce shi ba to abu na uku da musulunci yake da suna siffa da zai shiga ko ina shine wata awanu alal birri wata kawa wala ta'awanu alal ismi wal udwan duk inda za ku faɗo masu sallah ne ko marasa sallah ya yi umarni a taimake ke ne a kan nagarta a taimaki mai ƙaramin ƙarfi a yi wannan a yi wannan mara lafiya mai kaza wanda bai san gari ba a nuna masa wanda ba shi da ilimi a ilmantar da shi amma kakko yadda ku yi taimake ke ne a kan saɓon Allah da kuma zalunci to wannan su ne abu guda uku wanda musulunci yake ɗauke da su a kowane irin zamani ije zai iya shiga kowace irin al'umma a kowane irin zamani ya zauna daram ko ba za a yi kuka da shi ba ne an fahimce shi to sai abu na ƙarshe a kan musulunci da annabi sai faɗa ɗin nan shi ne daga nan da mutum ya samu waɗannan sufofi na musulunci to ya zama ma'asumud dami jininsa ya kuɓuta ba mai kashe shi ba mai cin wato ganimar dukiyarsa duk wanda yake da musulunci to jininsa ya kuɓuta duk randa kace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shikenan ka zama musulmi ba mai kashe ka ba mai riba ce dukiyar ka ba mai riba ce maka iyali daga wannan kalmar da ka faɗa ka zama gabar duk musulmin duniya sama da mutum biliyan da rabi ka zama gabar su ka zama dan uwansu sun zama yan uwanka daga wannan lokacin ba wutar duniya ba ta lahira jahannama namanka ya haramta gare ta to wannan shine miza ta musulunci sannan wannan kenan sai imani da annaba sai ya faɗa ya faɗi wa'ina abubuwa guda biyar ai guda shida imani da Allah ranar lahira ke mala'iku littattafai da ƙaddara dinnan shi kuma wannan in akwai shi to mutum zai samu kariya saboda lahira tana da matsaloli tun daga farkon fitar rai akwai matsala bin Allah sak shi ke ka cika da imani aqida kyakkyawa ita ce take ka cika da imani to kabari fitina samaganin wannan kyakkyawan aiki filin alkiyama maganin bala'insa da tsawansa kyakkyawan aiki siradi maganinsa istiqama wuta maganin ta imani in ba shi in mutum ya shiga wuta nas'alullahi salamatu wal afiyata min zalika to sai ya kai ran da kunnansa zai ji iksa'u fiha wala tukallimuni to wanda ya samu wannan yayi tsiyar da baka ita ba sauran arziki to rashin imani shi zai kai mutum ya shiga wuta kuma ta dawwama shi yasa aka ce rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhazaytahu to wanda ka shigar da shi wuta lil khuludi dan dawwama kar akhazaytahu ka kunyata shi to wanda ba shi da imani zai shiga ya kuka farko dai zai sa fara roƙon hazanatu jahannam shi ta musu magiya amsar da za su ba su ba ta da dadi sai ce a rabu da su a kama maliku Allah ya ce wa nadau ya maliku shi ta kira ya maliku sai an shekara sama da dubu sai ce ka me kuke so sai su ce li yaqdi alaina rabbuka so muke ubangijinka sai cara uka mu mutu ba mu da buri banda mutuwa sai ba su ansar ta huta ciwo ce innakum makisuna haka za ku dawo sai ce to a rabu da maliku shi ma bawa ne mu kama mahalici gaba daya rabbana ammata nasnataini wa ahayta nasnataini fa atarafna bi zunubina fa hal ila khurujin min sabi Allah ba mu halice mu ko kuma karbaran mu yanzu ka sake raya mu ka samu a wuta Allah akwai hanyar da zamu fita mun yadda mun yi laifi sai ubangiji ba su ansa ba dama sai su sake jin abun ba zai yiwu ba sai sake roƙonsa ya fitar da su fa in udina fa inna zalimuna in muka sake aikata abin da kai Allah mun yi zalunci duk abin da ka so ka mana nan ma ubangiji ba su ansar ba damar fita to a nan turmin ƙarshe za su ce da ubangiji subhanahu wataala galabat alaina shikwatuna ubangiji tsiyan mu ta bu kai mu ƙura daga ita ba sauran tsiya to ranan zai ce da su iksa'u fi hawala tukallimu ku ciki har wanda ya ƙara magana ranan za a waldace wutar gaba ɗaya a buge ta wanda da yake ciki ya san tutur ba zai fita daga wuta ba to amfanin imani ba za ka samu wannan ba to shi annabi sun ya gaya wa malaikai da ce an tumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tumina bil qadri khairihi wa sharrihi in akwai wannan mutum ba zai samu wannan ba har abada shi sa malaman musulunci suke tarwata tafai na su ce wannan kaza ridda ce ga abin da za a karkafa da saboda kada a zo wajen mutuwa Allah ya mutun salbu ya karba imaninsa ya fita daga duniya ba imani to daga rannan yayi tsaye da ba zai kara arziki ba Allah ya kiyaye mu wannan shine abin da annabi sai ya ga Jibrilu alaihi salam akan mu ake magana na uku shine ihsani ihsani annabi sai ya faɗe shi da martaba biyu ya faɗi martabar muraqaba ya faɗi martabar mushahada martabar muraqaba shine ka bauta Allah da jin cewa yana ganin ka wannan muraqaba ce ka san ana ganin ka kamar yanzu a ce an saka kyamara a gurare na hukuma duk abin da kake yi kyamarar tana gani to za ga mutum yana taka tsantsan to shine martabatul muraqaba ka san Allah yana ganin ka subhanahu wataala wannan shine matakin na baya baya amma na sapota kalillahi shine wato martabatul mushahada wanda suke jin kamar suna ganin Allah kuru kuru shine wata rana annabi alaihi salam ya hadu da Harisa sai annabi alaihi salam ya ce da shi kwal lafiya harisa kaif asbata ya harisa sai ya ce asbatu mu'minan haqqan nawayi gari mu'mini na gaskiya sai annabi alaihi salam ya ce unzurun wa taqulu jinjina nauyin maganan nan bi kulli shay'in haqiqatun fa ma haqiqatu imanika ya harisa kuna bina da haqiqa mai haqiqanin imani sai ya ce da shi tace da annabi sallallahu alaihi wasallam talaqatud dunya ne wa duniya saki uku sannan asum aqumul layla wa asumun nahara ina qiyamul layli da rana kuma azumi wa ka'anni anzuru ila arshir rahmani bariza ni ina ganin kamar al'arshi nake gani kurukuru wa ka'anni anzuru ila ahli aljannati yatazawaruna fiha kamar ina ganin yan aljanna suna ziyartar juna wa ka'anni anzuru ila ahli an-nari yatadaguna fiha kamar ina ganin yan wuta suna ta rugugi a ciki annabi alaihi salam arabta haqqan falzam arabta haqqan falzam arabta haqqan falzam ka gane hakikanin imani ka tsaya a haka wannan shine martabatul muraqaba da martabatul mushahada mushahada ita ake so gogaggun bayin Allah wanda suka goge su suke da wannan wannan shi ake kiransa ilmu suluk wanda annabi alaihi salam fada yana da sunaye ko kace da shi ilmu suluk ko kace da shi ilmu tasawuf duk wanda ka bashi sunan ya karba daga wannan aka karbo yannan ga baki ɗaya suke tafiya ko ka kai matsayin muraqaba ko ka kai matsayin mushahada to shi kuma in akwai wannan suluk din to za mutum zai wayi gari wato daga Allah sai Allah ko kan bodin turke duk abin da zai yi dan Allah zai baya kallon kowa saboda ashirkul asgaru ba ruwansa da ita da makamantan irin wa'annan nifaka babu anya babu tantama babu to maganin wannan abin da suke magani kenan sannan tsakaninka da bayin Allah zai kyautata kullun ka san akwai yawmiddini tsakaninka da Allah ka kyautata tsakaninka da bayin Allah ka kyautata ba ranar da wani bashi zai biyo ka a duniya ko a lahira to wannan shine ihsani wanda annabi alaihi salatu wassalam ya gaya mana in akwai shi al'ummar musulmi ta zauna lafiya to shi kuma ana son zuciya ta gyaru domin shi nan gyaran zuciya ake so saboda Allah ita kadai yake kallo ba ruwansa da gangan jiki ko aikin haji kaje ko umra duk abin da kaje zaka yi dawafi zaka dakin Ka'aba daga hagu kake sashi saboda zuciyarka tana hagu kai alqibla ka dakin shi kuma Allah alqiblar sa zuciyarka to gyaranta ake nema ake samun malamai wanda suka iya wankin zuciya yanda nan su wanke ta su raba ta da girman kai su raba ta da hassada da kwadayi da rowa almubazzaranci sanya bo gudun zargi duk sai a wanke shi kaf sai a cika ta da kuma kishiyar wa'annan sai mutun ya zama tataccen mutun tsakaninsa da Allah yake kyau komai nasa ya zama daidai wata rana bana mantawa a Kano akwai gida na ilimin hadisi yace wani babban malami daga wajen tambace yake zuwa a doki yana zuwa makaranta kullun yazo jama'a za a tashi a ta gaishe shi ran nan da yazo sai Allah ya kaddara ba wanda ya gaishe shi sai ya ta fada kamar ni in zo guri ba a gaishe ni ba sai malamin da aka zo gurin malamin hadisin yace me ya samu wani yace ai wai zuwa ne ba a gaishe ni ba sai yace to daga yau karatun da zan koya maka shine duk ɗaliban da suke makarantar da sai ka bi ka gaida kowa yace daga yau kuma na ɗora maka in ka zo makaranta ba za ka fara sa littafi ba sai ka je ka gaida kowa ba wanda zai gara gaida kai saboda so da malamin sanin zuciya ne ya san wancan malamin yana cikin badakalar zuciya in yi mutu sai ta huta domin yana da girman kai in akwai da zai kwaye zara ba zai shiga aljanna ba yana ganin haka sai saita shi wannan shine ilmul ihsan shine ilmul suluk ko ilmul tasawuf wanda in akwai shi za a wanke ka tas ka dawo baka da wani sofa ne ubangiji sai kai ta ganin abin da yake ido irin na mutane haka ba zai gani ba Allah yana maka abu ajaibu na ubangiji subhanahu wataala gashi nan da ubangiji ce in zuciya ta wanku ta gyaru za ku yadda da ni sai na Umar radiyallahu anhu yana kan minbari yana huduwa haka yi sai da ya hango tafiya kwana 30 yewa sariya magana ce ya sariya aljabal aljabala yace maza kai garkuwa da dutsen nan kuma sariya ne ji tafiya kwana 30 saboda me saboda zuciyar tawon in tawon ku shikenan wannan ake bukata a wanke zuciya ton ku tas fata da sofani to an gama da wannan sai ce to ga masa alamar tashin alkiyama shine ilimi na hudu da ake son musulmi su sani saboda idan kiyama ta kusa shine komai na duniya ya safarkoci to a san alamominta manya da kanana dan a ci magani in ka san su zaka ci magani zai da yawa zaka ji mutane sai wani yazo ya ce maka ai ni ne mahadi ni ne mahadi kai ne mahadi a saboda ba a san ashiradus sa'ati ba amma in kai ne mahadi a sunanka kaga ashiradus sa'ati annabi Allah ya faɗi sunan mahadi ya kuma faɗi sunan mahaifin mahadi sannan ya faɗi kamanni mahadi ya faɗi cewa yana da ina alayhi salam ya faɗi cewa kuma in ya tashi magana yana kasawa ya faɗi hannun da yake dukan cinya ya faɗi cinyar da hannun duk sai da annabi faɗa ce sai ya jike gurin sannan yake iya magana to kaga in ka san ashiradus sa'ati ba za a yaudare ka ba ana zuwa ce ina wayannan to ilimi ne da ake son musulmi mu sani zai taimake mu to anan da malaika jibril alayhi salam ya yi tambayan nan shi nake so mu lura da kyau annabi alayhi salam sai ya ce da shi alayhi salam anta lidal amatu rabbata baiwa ta haifi uwar gijiyarta me ake so a nuna magana ce i faɗa ta fili amma sako ne ba wannan ake nufi ba sakon shine sama za ta koma ƙasa ɗanɗano zai gurɓata yanda in ka sha ruwa za ka ji daɗinsa in ka sa abinci za ka ji daɗinsa in kuwa ba ka da lafiya harshenka da ka ɗanɗana ruwa za ka je na ɗaci ba ruwan ba ne harshenka ne to haka duniya za ta juye za ta juye ma'arufi zai juye zama munkari munkari zai juye ya zama ma'arufi alheri za a ɗauke shi shine sharri sharri za a ɗauke shi shine alheri gaskiya za a ɗauke ta da matsayin ƙarya ƙarya za a ɗauke ta da matsayin gaskiya zalunci za a ɗauke shi da matsayin adalci adalci za a ɗauke shi da matsayin zalunci to shine abin da annabi alaihi salatu yake nufi anta lidal amatu rabbata sama za ta juye ta zama ƙasa komai zai birkici sannan wa antaral hufatar uratal alata shi ma abinda aka saba toka take wanda suke ko gonaka suka je suka sauka zaka ce ku ta ku banu gonata sai shi haba mai gida ai to kama taki ce wai dan abashi in ya dan samu kara ya dan hura wuta ya girki wai wannan tokar ta ishe ka taki a gonarka so da bashi da komai to su ne za su zama manyan masu kuɗi suna gine-gine wanda za a ce maji ka ture to kaga sama ta koma ƙasa to abinda annabi alisu ke suna mana kenan to amma ta yaya saman za ta koma ƙasa sai ta inda wata rana ya shiga ɗakin ɗaya daga cikin matansa alaihissalam sai ya ce wailul lil arabi min sharrin qadiqita raba kai can larabawa daga sharri gashi nan ya kusa sai haka da hannunsa alaihissalam ya ce karfu ta halyau min radmi ya juje ma juje hakaza an fasa katangar ya juje majije daidai faɗin nan aka ce ishara iki wannan gurɓace da canjin ba haka kudin zai zo waɗansu ne muke Allah za su koma shi ta harbo shi ta wannan radimi ya juje majuje to daga cikin abin da malamai suka gano wanda ya taimaka wajen gurɓace tunanin al'umma akwai kafofin yaɗa labarai radimi ya juje majuje duk abin da aka ɗauka duk rashin kyansa suka dinga magana a kansa sai an yadda mai kyau shikenan duniya za ta canja abubuwa su yi ta shigowa abubuwa su yi ta shigowa yanzu gashi bayan wa'ancan to kuma an sake samun illa cewa social media irin su Facebook da sauransu wannan hadarinsu ya fi na komai komai mutum ya samu sai tura su yan jaridu suna da ilimi na yanda ake karɓar labari da yanda ake tabbatar da gaskiyar labari da yanda ake sakinsa amma wanda zai saki a Facebook shi ba shi da ilimin yanda ake samun labari na gaskiya ba shi da hanyar da zai tabbatar da gaskiyar labari duk abin da iji take nan zai saki saboda ka duniyar yau sai ta juye ta zama ta rudu sannan abu na biyu da aka yi sai aka ce kowa ma ya iya maimakon specialization ta hassus a ce wane Allah ya musu baiwa sun yi fici a bangare kaza sai ka ce shi ma a bashi to daga ran da aka bashi mutane za su mara babi komai zai lalace babu nutsuwa to yau duniyar yau ita ma haka take malami wanda yake da sani a gurin mutane zuba komai bane shi ma zai ce zai shiga internet sai dauko i gani to kaga a nan gurin ba abin da zai hana a farauce shi yanzu nan za a dauke shi yanzu za a tafi da shi duk wani abu da ita so sai a ce a babu wani wanda yafi iyawa kowa ma yana da dama kowa yana da kaza kaza saboda haka daga nan kuma duk wata kima ta baiwar Allah ta riga ta zube a wannan saboda haka duniya ta gurbata saboda haka abin da zai biyo baya shine karancin ganin girma tun daga kan Allah subhanahu wataala abin da yake kasa ba ganin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ganin girman alqur'ani ba ganin girman shari'a ba ganin girman iyaye ba ganin girman malamai ba ganin girman shugabanni duk abu ya kwabi ya zama ka to in wannan ta taho abin da zai biyo baya kenan sannan kuma mutane za su dinga zama bakin ganga ya kun su zama bakin tambari to bakin ganga za su dinga zama nan daidai nan daidai to shi ma wannan ta shigo wa duniya kamar yanda annabi ya sai ya ce anta lidal amatu rabbataha wa anta lal hufatil uratil alata yatadawaluna fil bunya to abinda zai juwe ya zama kenan to ga abinda muka samu kanmu radami ya juje wa majuz sana ake ta sako abubuwa ake ta turo abubuwa yau a fito da wancan gobe a fito da wancan jibi a fito da wancan komai ya tabarbare yanzu uba bai isa ya sarrafa yasa ba yana matsantawa sai ta ce tana da human rights sai ta je ta yi karasa yanzu nan kasashe za su shigo sai a goyi da bayanta sai dai mahaifinta ya yi hakura abubuwa ga su nan iri-iri yanzu nan da an ce an yi aure an yi kaza kaza da an ga wanda ba ta so sai ta kona kanta in an yi aure akwai kishiya a ce akwai lokacin farfasa kayan ɗaya daga ciki da an zo wa'ina za su zo su haɗu su ragargaza kayan wannan ai taɓanna duk tunani ne gurɓatacce yake ta shigowa mutane za ka waye gari mutum a yanzu bai san darajar wan mahaifinsa ba bai san darajar ƙanin mahaifinsa ba in wani abu ya gan musu in ka ji kalmar za ta fito daga bakinsa kare ba zai ci ba to wannan shine radimu ya juje wa majuji abubuwa sun shigo sannan tsiraici an bai da shi shine abun ado sutura ta zama alewa irin ta da ba ita ake yayi ba shi ma ya shiga cikin mutane ɗanɗanan mutane ya gurɓata idan aka yi wa ya aure ya mata guda biyu aka yi musu aure ɗaya ta je ta yi zaman aure shekara 30 ɗaya kuma ta fandare ta shiga karuwanci bayan shekara 30 mai karuwancin ta zo ta sayo mahaifanta gida wannan ko ba ta da komai to al'umma saboda ɗanɗano ya burkice wannan wacce ta sai gidan ita za a shiwa albarka wannan kuma tsine mata wannan shine abin da annabi suke faɗa a shiradin sa'ati abin da zai juye zama kenan shine anta lidal amatu rabbataha amma canje mutane za a yi ta dabara a yi ta cusa musu wannan to wannan shi yasa nace hadisin jibril shine magani to abin da ake so anan shi hadisin ya fito mana da cutar ya fito mana ta inda cutar za ta bullo to me magani shine a rike wannan musuluncin kankan me maganin a rike imanin kankan me maganin a rike ihsani kankan in an samu waɗannan to an samu ƙargin ji sannan daga nan to sai kuma a ɗauki mabda manufa ta farkon suratul hujurati dole musulmi sai mun ɗauki wannan ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli duk abin da izo kar kai duka gabaci Allah da manzansa subhanahu wataala alaihi salatu wassalam kar ka yi sai ka san hukuncin Allah shine fassara mai al'akadari wannan aya ya fassara la yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukumallahi fihi to in muka dau wannan rudu ba zai tafi da mu ba duk abin da aka sako ba za ka yadda kai ba sai ka tantance shi ka san matsayin sa a gurin Allah subhanahu wataala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan bayan wannan sai mu dauki mabda na wa'innaka la'ala khuliqin azim wa innaka la'ala khuliqin azim ma'anar wannan annabi alaihi salamu daga cikin baiwar da Allah ya masa cin akhlaq shine yana yadda da baiwar Allah ga wani shine ma'anar wa innaka la'ala khuliqin yadda da baiwar Allah ga wani cewa ne Allah ya masa baiwa. To idan duniya ce da haka, to za a amfana da shi. Idan ya hango wani abu ya ce kai jama'a na hango muku kaza zai cuce ku, to za su bar shi. Amma in ba su san kimarsa ba, sai sun fada cikin bala'in tsundum, sannan su zo su yi da na sani. Duk abin da ya taso sai a ce gawa ne shi ya sani. Matsala ta fiqihu in ta taso, ku tura ta gurin masana fiqihu. Ta nahwu in ta taso, ku tura ta. Ta tasawuf in ta taso, ku tura ta gurin masana tasawuf. Ta tattalin arziki, ku tura gurin masana tattalin arziki. Sai siyasa in ta zo, ku tura wajen masana siyasa, sai su warware muku. Ta kawo yan labarai, akwai ƙwararru, ku tura. To sai ku amfana da bai wanda Allah iwo kowa. To wannan shine wa innaka la'ala kulligin aziz. Kisa annabi asiri ya fito ya ce akwai mutumin da yake law a kasama alallahi la barrahu, shine Bara'a ibn Malik, da zai rantsuwa sai Allah ya kubutar da shi. Kaga annabi sai ya fidda bayawarsa, sai ce alamun nasi bil halali wal harami Mu'az ibn Jabal, wanda yafi kowa sanin halal da haram, Allah ya masa wannan bayawar shine Mu'az dan Jabal. Sai ya ce afradukum Zaidu, wanda yafi ku ira bangado Zaidu, arhamu ummati bu ummati Abi Bakar, wanda yafi kowa a cikin al'ummata wanda yafi kowa jin kanta shine Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu. Haka ya dinga bayyana baiwa wakin mutane dan ya dora mu akai mu tafi akan wa innaka la'ala kulqin azim. Duk wanda yake da baiwa ba ta saba shi, ta al'umma ce za a amfana da ita, amma daga ran da aka raina ta to za a asara, sai dai ta mutu da ita. To in muka samu wannan, wannan bala'in da duniya ta shiga ciki za a tsaye da shi. Sannan bayan wannan sai mu raya manufa ta ballighu anni walau ayata, annabi sai ku kisar a madadina ko da aya ɗaya ce, duk abin da ka sani na annabi alaihi salamu to ka isar da shi. Duk abin da aka koya maka na annabi alaihi salamu akwai abu uku a kanka. Na ɗaya ka sanar da mutane wannan, na biyu ka aiwatar da shi a rayuwarka, na uku ya juye ya zama halinka. Wannan abin da ake nema kenan, duk abin da ya zo daga annabi sun wannan ukun ake so a gurinka. Ka isarwa da mutane, ka aiwatar, sannan kai kokari ya zama halayyarka, ya zama suluk naka. To in muka dauki wannan, wannan bala'in na rudewa da abubuwa da suka taso Allah zai tsaye da su. Sannan sai mu dauki mabda na talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, neman ilimi farilla ne akan kowane musulmi. Kowa itafi ya san cewa in bai ilimi na sanin Allah ba, babu abin da zai karbe shi gurin Allah, ba shi da wata hujja da zai ba wa Allah. Kowa ya koma makaranta, in ya je kuma ya tafi makarantar da zai samu karatun da yake tattace, babu dafi ba guba a ciki. To in ya je wannan aka koya masa, shikenan shi kuma zai koya iyalinsa. Saboda haka wannan rudin da ake ciki da wannan za a iya tsai da shi. Sai kuma mabda na tasabbut, ko mai izo sai ka tantance. Kisa Allah ce da mu, ya ayyuhal ladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimina. Duk abin da izo kar ka yadda da shi, sai ka tantance ka gano daga ina yake kuma gaskiyarsa. In babu kar ka dorar ka watsar da shi. To shi ma in akwai wannan baran da za a dinga tsebe mu a cikin rububi mu tafi. Sannan na ƙarshe makarantu na ilimi su zama akwai nutsuwa a ciki, don mafi yawan abin da yake damun mu a yanzu makarantu babu nutsuwa. Mutum karatu yake ma bai san me yake ba, mafi yawa kuma karatun ma a littafi ake. Mutum baya zuwa gurin magabata ya koyi karatu ya ake ya ake ya ake. Bari mu ba mu wani misali. Yanzu mun ga in an yi haihuwa sai ana yin tahniki a tauna dabino a sawa yaran a baki, a ɗiga masa yau a baki, a goga dadashinsa na sama da ƙasa ya haɗe. Annabi sun haka yake. In ka je ka karanta wannan a littafi ba a gurin malamai ba, ba za ka san me yake nufi ba. Amma in malamai da suka nakalto abin daga tushe sun san me ake so, shi wannan abin da ake yi da wannan tahnikin samfur ake so a samu. Samfur na mutum, idan ka ga wani mutum mai tsoron Allah kuma kana so ɗanka ya zama mai tsoron Allah, to ka yi masa. In ya tauna ya sa masa ka zai zama. In ka ga haziki mai ƙwaƙwalwa ka yi masa, in ya tauna ya haka zai zama. In ka ga mai riƙon amana in ka bashi haka zai zama, in ka ga mai tarin albarka ta ma'inzan Allah sallama in ka kai masa haka zai zama. Amma in ba gurin malamai ka je ba za ka sani ba. Sannan wanda suka karba abin a gurin Annabi alaihi salam suka sani, suka dosani rahamarsa alaihi salam, in sun gama wa danka taniki sai su ce da kai to in an je a gaya wa mahaifiyarsa duk kwana biyu ta dinga yi masa susa, ta dinga shafa masa baya haƙarƙari ko ina, mafi yawan kukan yaro ƙaiƙayi ne ba zai iya faɗa ba. In a littafi kanta wala ba za ka san wannan ba. Yaro ya ta kuka a kai shi asibiti ya ta bashi magunguna ba zai daina ba, baya in yana ƙaiƙayi ko babba baya cikin kwanciyar hankali. Amma ce kullum duk kwana ɗaya biyu a dinga shafe mar baya, ai kamar minti biyar a shafe shi, a shafe duk jikinsa sai yaro yana ta bacci. To shi yasa ake son karatu a karɓe shi a gurin malamai wanda suka dosano haske na Annabi sallallahu alaihi wasallam. To wannan su ne abubuwan da nake ganin zan ce makarantu zama akwai nutsuwa akwai kuma tazkiya. Domin Annabi alaihi salatu wassalamu Allah ya da mu laqad mannallahu alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Wannan baiwa da Allah ya mu'minai ta Annabi alaihi salam an ce ya koya musu ilimi sannan wa yuzakkihim, yana kuma tsarkake su, ma'anar tazkiya ya cire miyagun halaye ya kuma mai da gurbinsu da kyawawa. To dole ne makarantu na musulunci sai an samu wannan, a cire miyagun abu a dasa masu kyau, a cire miyagu a dasa masu kyau, a cire miyagu a dasa masu kyau. So haka a ƙarshe abinda nake cewa shine mu yi ƙoƙari wannan zukatan namu yau, mu yi ƙoƙari mu tsarkake su, da shine za mu samu kusaci ga Allah subhanahu wa ta'ala, za mu samu kusaci ga Annabi alaihi salam. Kar mu yadda mu dinga kwana da wani mutum a zuciyar mu a kulle. Annabi sai ya gaya wa Anas radiyallahu anhu, yace kar ka kwana akwai gishu a zuciyar ka akan musulmi ɗaya a duniya. Yace wannan ita ce sunnata, mu kiyaye wannan. Sannan harshen mu kiyaye shi, babu abinda zai kai mutum wuta da sauri irin harshe. Sahabai sun tambayi Annabi alaihi salam, wani sahabi ce bai kafi jiya mun tsoro, sai Annabi alaihi salam ya haka wannan. Yanzu mutum zai faɗi kalma bai bata kulawa ba sai ta sa ya zame cikin jahannama shekara 70 a cikin zurfinta da rukukinta. Saboda mai iya harshen mu ya kokarin tsarkake zukatan mu, sannan ya kokarin ƙaunar juna, mu fitar da ƙiyayya, mu fitar da gaba, mu fitar da hasada a tsakanin mu da ƴan uwan mu musulmi. Wazan koyaushe alheri za mu dinga faɗa, kuma mu dinga tarbiyyantar da ‘ya’yanmu a kan san Allah subhanahu wa ta’ala da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sannan mu dinga jan hankalin almajiranmu da ‘ya’yanmu, duk abin da ya taso a duniya a kiyayi zagin bayin Allah. Wa'inda suke dare ko wanda suka riga mu gidan gaskiya, wannan dafi ne. In mutum yana yin wannan, zuciyarsa za ta mutu yana da rai. Amma zuciyar ta mutu a gurin Allah sai dai mai buga jini ita ce kawai take da rai. In kwata yi wannan, to ba zai fitar ga duniya lafiya ba, ba zai kare da alheri ba. So da haka mu kiyaye wannan, naman bayan Allah maɗas ne, irin lambawan ɗin na wanda an ce ko shura ba za a yi ba. So da haka mu ɗora ‘ya’yanmu da duk wanda za mu iya ga mu ɗora shi a kan wannan. Allah ya kiyaye mu da dukkan zamiya da tuntuɓe. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta’ala ya kore mana ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta gaskiya. Allah ya sa mu cikin wanda suke son Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yake son su. Allah ya sa mu cikin wanda suke son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na gaskiya, ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake son su. Allah ka tarfa mana albarkar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, Allah ka tarfa mana albarkar alqur'ani, Allah ka tarfa mana arzikin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, Allah ka tarfa mana arzikin alqur'ani. Allah ka hore mana tsananin ƙaunar Allah subhanahu wa ta'ala ta gaskiya, da kuma mi Allah ka hore mana tsananin ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta gaskiya, da kuma mi ka hore mana tsananin ganin girman Allah subhanahu wa ta'ala da kuma mi na gaskiya, ka hore mana tsananin ganin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma mi na gaskiya, kamar yadda shi gado a irin jinin mu ila mulki yamaci. Qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum ولجميع المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. للي wannan muhadaran ta yau kusan in ce muhadara ce wadda ta taro dukan sauran muhadarorin da aka yi a baya har ma ta ƙara, wato ta tattaro duka tun daga sanda aka fara wannan program din. Mun samu halattar malamai akalla guda 10 a tsakanin daktoci da professoshi da manyan malaman ilimi. To amma sai ni dai a yadda nake gani ban san ko hange na ya zama daidai ko ya zama wani yana hange sabanin nawa, cewa dukkan muhadarorin da aka yi a baya in ka tare su to wannan muhadaran ta tattauna akan su, kuma ta yi nata na musamman wanda a bayan ba a samu ba. Allah ya kara wa shehi lafiya, Allah ya saka masa da alkhairi. Ya nuna mana wata karama, ya kamata in gaya wa kowa, kowa ya san ta amma sai na faɗa za a gane. Karaman da ya nuna mana shine wannan program din muna yin shi duk juma'a ne tsakanin magriba da isha, wanda ko awa ɗaya ba a samun cikawa cikakkiya. A lokaci ya kure, mutane sun kosa, mu kuma da muna amfani da wannan damar saboda nan wani irin bauɗaɗɗen wuri ne, ga kuma yanayin Abuja da sauransu dai abubuwa da dama, sai muke amfani da ƴan uwa da ke zuwa zikirin juma'a, sai mu amfani da wannan damar domin tsai da su karɓa karatu. To sai malam ya ce shi baya tafiya juma'a, sai dai ya sa mana rana. Muka ce to muke bi tun watan Sha'aban, Ramadan, Shawwal, Zulqa'ada, Zulhajji, Al-Muharram, Safar, Rabi'ul Awwal. Rana ita yau sai Alhaji Muhammadu Fage, Allah ya saka mai alkhairi, sai kira ni yace to malam ya ce rana ita yau mai zuwa 10 ga wata zai zo ya wannan muhadaran. Asabar kenan. Ashe malam karama ya nuna mana, dan ya nuna mana cewa mu rika yin program ɗin nan Asabar, shi yafi mu rika yin shi Juma'a. Duk wanda ya taba zuwa program ɗin nan a baya ya san cikan nan da aka yi ta kai cikan da ake yi kaman hudu. Yanzu ana cikin taron nan, mun dan tattauna da committee wannan program din cewa mun ma tada program din daga Juma'a ya koma Asabar. Daga yanzu ya koma Asabar. Saboda haka tun daga yanzu zan bada invitation na program mai zuwa, cewa wata mai zuwa Asabar din farkon wata mai zuwa kawai ita ce ranar wannan program din. Saboda haka kuma insha Allah hanyoyin da aka bi wajen sanar da ƴan uwa, za mu sake ƙoƙarin bin waɗannan hanyoyi. Muna ƙara godiya maras iyaka da harshen dukkan wanda ya halarta, da ma harshen duk wanda wannan program zai je mishi. Muna gode wa masu nauyin ɗaukar nauyin wannan program ɗin, tsakanin mutanen ɓoye da mutanen bayyane, kamar yadda Dr. Ibrahim Makari, Allah ya saka mai da alkhairi, ya faɗa wani lokaci ya ce akwai waɗansu mutanen ɓoye wanda su suke ɗaukan suke ƙoƙarin shirya waɗannan abubuwan, da kuma mutanen bayyane. To dukansu muna gode musu, kuma Allah ya fi mu godewa a cikin wannan godiyan. Dama ta Allah ake da bukata. Allah ya saka wa shehi da alkhairi. Sai dai akwai tarin tambayoyi da ɗan yawa, amma dai za mu ƙoƙarin tantance tambayoyin mu tarhisin su cikin lokaci insha Allah subhanahu wa ta'ala. Tambaya na farko shine, mai tambaya yana cewa mutum ne yake da ƴan uwan mahaifin shi waɗanda su ne kamar wasiyan shi, kuma su ne wakilan shi abin da ya shafi neman aure, wato dai su ne suke kamar matsayin mahaifin nashi, mahaifin shi ya rasu. Da ya tashi neman aure, sai ya tura waɗansu waɗanda ba mahaifan nashi ba suka nema masa aure. To shi ne mai tambaya yake tambaya, menene hukuncin wannan aure? Auren ya yi koko da gyara, ko kuwa menene abin da ya kamata a yi? Tambaya na farko kenan. Akwai abin kuma, shi kuma ba tambaya ba ne, tambaya ne ba tambaya ba, zan haɗa da shi tare. Shi ne wani ɗan uwa ya ce ya taɓa samun malam shekarun baya can da dama a Kano. Malam ya masa addu'a bisa ga wata darura, malam ya sa shi ya kawo ruwa, ya masa addu'a bisa ga wata darura, kuma Allah maɗaukakin sarki ya yadda, Allah ya ɗauke daruran a lokacin. To ya ce daga ɗan kwana kaɗan zuwa yanzu irin wannan daruran ta dawo mishi. shi ne yace da Allah a sanar da malam duk da cewa wannan ba abu bane irin na speaker to amma da yake yayi amfani yace yayi amfani da wannan damar saboda watakila in malam ya bannan shi da ƙara ganin malam sai dai in kano ya je ta neman bukin din ganin shi da sauransu sai yace to a sanar da shi idan da wata mafita da malam zai bashi anan to shikenan a zan miƙa wa malam domin fara amsa waɗannan tambayoyi
shi a mazaunin sana namiji duk wanda ya wakilta ya karban masa aure yayi inda ya magana aure ne a shari'a ta yi amma a zamantakewa ta akwai matsaloli da yake sa ƴan uwan mahaifinsa ya sa wani sai ba kuma a san meye tsakaninsa da ƴan uwan mahaifin ba wanda ma akwai wani abin kamata ya sasanta wannan kawai shi ne abin da ya kamata yi ya sa su a gaba ko da zai sa wani to ya zama da yawunsu su suka yi da ya sa wani saboda zumunci ba a san abin da zai taba shi in zumunci ya tabu to an samu matsala don ba mai shiga aljanna in ba zumunci to da haka wannan kawai shi ne bangare amma maganar halaccin aure ya yi amma da mace ce waliyinta ba shi ba da ita ba wani ne ya ba da ita to auren zai zama bai yi ba. Assalamu alaikum.
Ma'ana ya gaya wa Allah cewa mai gidana cewa hakan daidai ne ko sabo ne tambayan shi na biyu kuma mas'alan tawassuli ne dai cewa ya iya yin tawassuli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka dai wannan tambayoyi ne wanda bana ganin cewa sai an amma dai na karanta sai wannan da zai ce ne da hukunci wanda yake sallah baya tare ko waye shi kamar sallar isha da asuba ina cikin nan da imani da wanda ba a da shi yace shi kuma da shi da biyu da dai da hukunci wanda yake wasa da farka har ya kawo ne duka wannan sun kira da cikin hakika ta fara da su da wannan da kuma da sanin malamin
sai sake tana sabbi ne
na'am
ta farko
tambaya na farko mai tambaya yace wanda yake cewa Allah ta'ala mai gidana
assalamu alaikum ubangiji subhanahu wata'ala idan mutum zai magana a kansa ya zama yana da ilimi kare fadi kalmomin da basu dace ga ubangiji ba subhanahu wata'ala domin mun da sahun anin na qa'is yi hankali da kalmomin da wataƙila shari'a ba ta yadda da wannan ba ai sai dai ce da Allah mahalici amma mai gida na wannan kalma ce da bata dace da ubangiji ba subhanahu wataala bai kamata yi ta ba domin wani lokacin mutum yana nan za ta je gaban masu shari'a to za su iya hukunta shi wannan sai mutum ya rabu da ita ko sai ta ja masa fushin Allah subhanahu wataala wannan kenan sai ta biyu
wannan yana tambaya yana so ya amince a takaice menene tsakanin zamantakewa tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba
kamata a tsakanin wanda musulmi da wanda ba musulmi ba abinda ake bukata shine zaman lafiya kuma kai musulmi ka tabbatar masa cewa kai musulmi ne idan akwai makotaka akwai makoci mai haƙƙi uku shine makocinka musulmi kuma dan uwanka na zumunci akwai makoci mai haƙƙi biyu makoci ne kuma musulmi ba dan uwanka na jini ba akwai makoci mai haƙƙi daya shine makoci wanda yake ba musulmi ba dan uwanka ba ko mai haƙƙin makotakar shi annabi alaihi salamu ya rantsa so uku yace wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu suka ji as-sadiqul musduqu sallallahu alaihi wasallam ya rantsa ya kuma rantsa ya kuma rantsewa sai sabbai suka ce khaba wa khasira man ya rasulullah ya tabi ya asara waye wannan sai annabi alaihi salamu ce man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu wanda makocinsa bai amince daga sharrinsa ba makocinsa ko musulmi ko ba musulmi yana jin wane zai iya cuta ta annabi alaihi ya rantsi su uku nan ba shi da imani so ake wannan wanda ba musulmin ba da zai zama baya gari yana wani gari a je a gaya masa ka shiga gidansa karfe 2 dare in gabansa ya fadi baka da imani so ake da yaji ka shiga yau Allah godiya cewa na tabbatar matsala ce a gidana zai kashe mun ita haka ake so dangantaka ka ta zama da makocinka ko ba musulmi bane kuma in ya cuce ka sai ka haƙura bayan ka haƙura kuma sai kai masa ihsani wannan shine matsayin musulunci. Amma musuluncin mutum ya cuci makocewa yayi ta ina mala'ika Jibril alaihi salam zai shekara 23 yana saukar da Qur'ani. Annabi sai ya bar mahaifarsa yi hijira, ibadar ransa akan kwamace Allah ba zai yi ba. Addinin gaskiya ake magana. Sannan makocinka in a kasuwa ne sahibu iljambi ga wurin faka ga tasa, idan kayi ciniki kayi ciniki ka ga bai ciniki ba, aka zo za a sake sai ka dau hannun mutum ka kai rumfarsa ka ce sai a gurin sa dan ka ga bai ciniki ba, wannan shi yake bukata. Assalamu alaikum.
Wannan mai tambayan yana ce sanai na aka nuka daga yanayin tambayoyin da na kadan karanta na ga lalle al'umma tana bukatar irin waɗannan tarukan da ba wasu su ma'ana tarukan ilimi da zuwa makaranta musamman. Wannan mai tambaya yana cewa shi yana so ya faɗi wani matsala da mazauna Abuja suke da ita, shine yace ba sa iya bambance tsakanin makarantu wanda ya kamata su kai ƴaƴansu, wanda zai zama yaro tun yana ƙarami ya tashi da aƙidun musulunci ba al'akari da wannan, kawai ana al'akari da wani makaranta tafi tsada, wani makaranta tafi kyau ko tafi turanci da lissafi. Saboda haka mai malam zai iya cewa akan wannan, saboda yara suna tashi da aƙidun da ba na musulunci ba, ba tare da sun gane ba.
Assalamu alaikum. Kafin na baka wannan amsar, akwai wata tambaya da kai na ji. Shamu ce na amfani da alƙawarsa yana fitar da mai ruwa, wato ƙomaira kenan, al-istimna'u bil yadi, wanda turanci ake kansa masturbation. To shi wannan malaman musulunci sun kasu akan ayar suratu Sa'al Sa'id da kuma ayar suratul Mu'minun da Allah yake cewa wallazina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumina faman yabtagha wara'a zalika fa ulaika humul aduna. Al-Imam Abu Hanifa da Al-Imam Shafi'i da Imam Malik dukkaninsu sun ce mutum yayi wannan ya aikata haram, haramun ne kuma ana iya ladabtar da shi a kotu. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal shine yayi istisna'i, yace idan an sami mutum mai larura wanda ruwa ya taru a cikinsa, wanda wannan ruwan daman da jini da kumallo da shi su suke saurin kashe mutum, ya taru ya kumbura zai kashe shi, kuma ba shi da aure, ba shi da kudin yin auren, yace to ya tsayar da ruwa. Amma in babu wannan dalilin, in yayi shi ma yana tare da sauran ƴan uwansa malamai, yayi laifi. Wannan shine amsar. Sai maganar makaranta da ake kaiwa, shi magana ce ta cewa idan tunani na mutum, fassarar mutum irin yadda Turai suka yi, haka mutum yake, to haka zai zama. Domin bukatunsa na jiki ne kawai, ba bukatu ne na ruhi da kuma jiki ba. Amma idan akwai imani, ya san ɗan adam ba jikin ba ne kawai, to ba zai wannan ba. Ya san cewa ɗansa shi ne gatansa. Domin Annabi alaihi salam ya ce da mu, wato ko da yake a musulunci martaba rayuwa uku ce. Martaba ta farko ita ce ka san sirrul wujudi, me yasa ka halice ka, ka bautawa Allah subhanahu wataala. Martaba ta biyu, in ka san wannan, in baka taka ta biyu ba za ka iya ba. Ta biyu ka je martabatul idmi inani, zuciyarka ta amincewa Allah subhanahu wataala kowane irin hali, duk bala'in da ya taso haka mace Allah hankalinka zai kwanta. Shine irin wanda mahaifiyar Annabi Musa alaihi salamu ta yi, da Allah ya ce sashi akwati ki jefa shi a ruwa. Ta san da tabbas gurin halaka ne, matin da Allah ne sai ta yadda. Mahaifiyar Annabi Isma'il alaihi salam aka kawo ta filin Makka, da ana cire shi bariyatu farana, ba gida gaba ba gida baya, daga ita sai isar kan ruwa aka ajiye ta a gurin. Ta ce dani Annabi Ibrahim alaihi salam, ya ka kani ni da ɗana nan za ka tafi? Sai ce mata Allah ne. Sai ta ce ba na buƙatar ƙarin bayani, je ka. Ita ce martaba ta biyu, idmi ina alabi zikirillahi tadma innal qulub. Martaba ta uku ita ce istimrariyatul wujudi, wanda ake san rayuwarka ta cigaba ko ka mutu baka mutu ba. Shine Annabi alaihi salam ya ce da mu, idza ma tabuna adam in kada amalu, in mu ce mutu aikin sa rufe, an ya kare an rufe fayil din sa, sai ta hanya uku. Daga cikin hanya uku yace akwai ɗa nagari, in ka kai shi inda addinin sa ya raunana ba za ka ci wannan riba ba gobe in ka mutu. Amma in ka bashi tsari na addini da ya zo mutumin kirki yana jin tsoron Allah subhanahu wataala, to bayan ka mutu ma baka mutu ba zai dinga maka addu'a. In yayi sallah abinda aka bashi a sallah sai an baka, in yi azumi sai an baka, in yi karanta Qur'ani sai an baka, in yi salati annabi alaihi sai an baka, in yi hailala ko istighfari ko tazbi sai an baka, sannan kuma zai maka addu'a ta dinga zuwa ka kai matsayin da Allah zai dauke ka daga wata aljanna ya kai ka ta gaba. Sai mutun ya tambaye Ubangiji subhanahu wataala, ce da shi Ubangiji ni na san duk abin da ne maka ban kai ka kai nan ba, sai ci addu'o ƴaƴanka su suka daga ka ka tafi wannan. To wanda ya san akwai wannan to shine zai bincike wancan, amma in bai baya kallon wannan to wancan zai dauka shi kuma wancan iyakacinsa kan afasa kukanka. Sunansa kenan kan afasa kukanka, ana afasa kukanka ba shi da sauran amfani a gurinka. Shi ko Ubangiji subhanahu wataala ce da mu ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat ligadi, din me rai auna ga me gabatar saboda an fasa kukansa. Lokacin da aka fasa kukanka lokacin wannan abin zai maka rana, to kokari ka tanade shi. To da ka mai sanin haka shi zai wadansa wannan tanade. Kuma waɗanda suke koye wancan din su ma sun iya wannan din, amma mafi yawan ruɗu ne kawai ke shiga na rayuwar duniya mutum ya ɗauka kamar waɗannan sun fi waɗannan iya. Waɗanda suke da hasken Qur'ani ai sun fi kowa fahimta. Ko Najeriya Flora Shu da ita ta sawa Najeriya Najeriya ko? To ita Flora Shu da ta zo bayan sun shigo mulkin mallaka ta shiga yamma da arewa ta gani, da ta ga arewa ana karanta Alƙur'ani sai ta ce kar a koya musu karatun boko. Sai da aka shekara 51 a kudu ana boko kafin a fara arewa, ta ce in waɗannan za su karanta littafin ne aka koya musu waɗancan bayan su za su zama, saboda ta fi son su ta sa aka yi haka. Hasken Alƙur'ani babu abin da ya fi ba da wasirar karatu irinsa a duk duniya, amma mutane da rashin basira je su dinga irin wannan. Sannan albarka ta karatu da mutum zai tana ciki, mutum zai je karatu ya gama da sa aikin yi saboda babu albarka a ciki. Amma in akwai zai albarka kuma zai so iyayen zai kyautata musu zai yi komai, amma in ba shi da wannan albarkar iyayen wato abin da zai juye zama nan gaba fa boarding home za a dinga kai tsofaffi. Duk ƙasashen Turai haka suke, duk ƴaƴansu ƴaƴan Allah ba na haihuwa in shaku nan kan wani. In sun haife su da sun girma sai su ce ya zama nagin, sai su ɗau tsohuwa su kai ta gidan tsofaffi su ajiye tsohuwa su kai shi nan. Sai dai ma'aikata ta dinga ba shi abinci, amma shi ƴaƴansa ba za su kula da shi ba, ƴaƴanta ba su kula da ita ba. To irin waccan tarbiyyar ana ba da ita ƴaƴa nan gaba ka za su juye su zama iyaye za su daina sauna, amma irin wannan tarayyar da ake wa iyaye saboda Allah ya ce wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. In aka daina tsora yara a wannan to wanda zai ga takeici shi wanda yi musu nan gaba za su yi masa butulci. Duk ƴaƴan Bature ba abin da baya musu na gyata, amma lokacin da yake bukatar taimakon su ba su taimake shi ba saboda ba su da haske na tsoron Allah. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan mai tambaya ya ce yana son ya san bambanci tsakanin riƙe alƙawari da kuma cika alƙawari, in suna da bambanci.
Assalamu alaikum. A cika alƙawari shine ai magana da kai akan wani abu ka cika. A cika misali da muka ce za mu zo Asabar sai muka zo, kaga mun cika alƙawari ko? Misali tun da aka ce a Sha'aban za a yi muka ce za mu zo, ba mu manta da wannan ɗin ba, ana bi har an cika. To wannan shine cika alƙawari. Shi ku riƙe alƙawari shine kai wa goshi kai wa ƙiya, shine ma'ana cika riƙe alƙawari kai wa goshi kai wa ƙiya ma'anarsa kenan. To ma'anarsa shine idan kun yi mu'amala da mutum ta zaman alheri da komai ran da Allah ya karɓi ransa to iyalinsa sai dai su daina ganin zatinsa duk abin da yake musu za ka yi. Kaga akan idansa ka yi bayan baya nan ma kai shine ka yi wa goshi kai wa ƙiya. To wannan shine riƙe alƙawari kenan. Shi annabi alaihi salatu wassalamu ya koya mana akan nan na Khadija radiyallahu anha ya riƙe ta sa kyau alaihi salamu idan ya ji wani lokacin a gida tsohuwa ta shigo, annabi alsin ya fito da sauri sai ya ce wannan muryar irin muryar Khadija ce, Nana Aisha radhiyallahu anha tana ji. Ranan wata tsohuwa ta zo, annabi alsin ya dauki mayafinsa ya shimfiɗa mata tsakar gida, ta zauna ya zauna ƙasa suna hira. Ta ce wannan wata tsohuwa ce mai fada, annabi alsin ya ce ba za ki san ta ba, kawar Khadija ce, zamanin Khadija take zuwa. To anan sai ta ce Allah bai musanya maka wacce ta fi Khadija ba, sai ya ce wallahi Allah bai musanya maka wacce ta fi Khadija ba. Ya ce ta so ni lokacin da kowa ya ƙi ni, ta bani abin da Allah ya hore mata lokacin da kowa ya hana ni, ta ba da gaskiya da ni lokacin da kowa ya ƙi imani da ni, kuma duk ‘ya’yana ita ta haifar min. To wannan shi ne riƙe alƙawari. Annabi alaihi salam ana zaune sai ce ku tashi mu tafi baki'a mu gaida wane da wane suka rasu, tunda muna zama tare da su, to ko da sun rasu sai mu riƙe alƙawarinsu mu je mu gaisa da su. Wani sai je musu addu'a alaihi salam. Wannan shi ne riƙe alƙawari. Ana son musulmi ya zama mai cika alƙawari, ya zama mai riƙe alƙawari. Assalamu alaikum.
Abubuwa sun kusa zuwa ƙarshe insha Allah. Wannan wani ya rubuto tambaya da Hassan Larabci, yana cewa dan Allah yana so mallam ya gaya wa ‘yan uwa, ko yana so ya sani shi cewa wai akwai wani dalili, akwai wani dalili kat'i a Qur'ani ko a hadisi wanda yake nuna cewa daha yana daga cikin sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wai in za su yi sallah tare da iyalin shi, shin menene abin da sunna ta tanada inda ya fi kamata iyalin shi ta tsaya? Duka dai kamar yadda na faɗa a baya ne. Sai wannan mai tambaya shi kuma yana tambaya cewa da Allah wai shek yana yin tafsiri ne a watan azumi, tambayan shi kenan. So wannan tambayoyi guda uku ina ga zan rage ya zama saura ɗaya ta rage tukunna.
Assalamu alaikum. Ni ba zan iya cewa ga wani dalili kaɗai a Qur'ani ko a sunna ba kan cewa ta hasuna annabi ne alaihi salam, amma dai a sani akwai sura Al-Qur'ani wacce take dauke da wannan tsaha ma anzana alaikal qur'ani litashqa. Wannan wata magana ce ta malamai da nake ga, wata kila ba shiga ta zamu yi irin waɗannan abubuwan ba, amma ina so in gaya wa mai maganan nan cewa dalili ba iya qur'ani da sunna ake samun sa ba, wanda duk suka tsaye da dalili anan sun tauye musulunci. Wanda so in gaya mana qur'ani litafin shari'a ne, ba littafi ba ne wanda yake ba na shari'a ba, wanda za ka karanta kamar nobel ba irinsa ba ne. Littafin shari'a shi ne wanda in ka karanta shi za ka fidda abu. Muna tafowa a hanya na karanta wani littafi da wani malami ya ce ba za ka ansa matsayin ka zama rajulu ba a musulunci sai in ka ɗauki ba ta bismillah ko sini ko mi duk harafin Qur'ani guda miliyan da wani abu ɗin nan, ko wani ɗayan ka ɗauke shi za ka iya fitar da duk a hakamu shari'ati gaba ɗaya, sannan ka isa ka zama namiji. Ina so in gaya mana fetur da ake haƙo shi a Najeriya gurɓataccensa crude shi ake kaiwa refinery a narka shi a fitar da wanda jirgin sama zai sha, a fitar da wanda jirgin ruwa zai sha, a fitar da wanda muke sha a motoci da babura, sannan a fitar da giris, a fitar da basilin, a fitar da kwalta, a fitar da abin da ake karkashin takalmi daga guda daya. To Qur'ani littafin da ake nan da go hukunce hukunce a cikin sa, ba kalma ake gani kalma da kalma ba. Daga nan da ka dauki Qur'ani za a dauki kalma da kalma ka mai da shi baya, babu basira a cikin wannan, ba ilimi bane. Haka hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma haka baya karbar irin wannan magana ce ta ilimi. In annabi zai faɗi kalma to sai da ilimi za ka yi tabbinta kai tabbinta. Sannan yanzu misali masu wannan, in mutum ya zo ya karanta nassin Qur'ani ko karanta nassin hadisi, sai ka tambayi mutum ka fitar min da dalalatin da suke ciki. Akwai ibara, akwai dalala, akwai ishara, sun ka gama fitarwa sai a ce a cikin ka'idar ilimi wacce ce a cikin dalalolin ba makawa ita ce manufar Allah kan saukar da ayar, sai ka mutum bai sani ba. So da haka kuma ya zo ya ce wai da Qur'ani zai takama ya fidda hukunci, ba zai iya ba, ko hadisin annabi ba zai iya ba.
magana ce ta ilimi tsura, Qur'ani ilimi ne zunzurutu, hadisi alaihi wasallam ilimi ne zunzurutu, yafi gaban wani mutum kawai ya zo a bakin hanya, rajulul share, one of the street, yace zai iya gane Qur'ani bai isa ba. Idan yanzu ka je ka samu likita wanda yake urologist, wanda yake aikin wake aiki akan prostate problem, ka je ka samu wanda ya iya wannan, ka dauko matsala ta dermatologist, likitan fata, ka ce shi zai maka ba zai iya ba, sai dai maka karakara. Saboda kowane abu akwai ƙwararre a cikin sa, saboda maganar Allah da manzon Allah sallama akwai ƙwararru a cikin sa wanda suke istinbaƙi su fitar. Bazan ba mu misali, da yawa yanzu kuna jin ana bada fatawa da azumi, a ce wai mace in ta sha azumi saboda tana da ciki shikenan ta ciyar. Kai daga jin wannan ka san ba sharar aka sani ba, ita aka sani ta ciyar. Saboda nassin shari'ar ta ce in mace ta bar azumi saboda yaron da yake cikinta, sai aka ce tuɓi imu za ta ciyar. In kuma saboda larurar ta ce ta kanta la tuɗi imu ba za ta ciyar ba, iyakacin nan kawai aka faɗa. To in ba masanan shari'a wanda zai iya dantance maka ba, haka mutum zai dinga ɗora mutane. Ma'anar tuɗi imu, shari'a ba ta fito da magana wara-wara, ma'anar wannan matsalar ba ta taba ce ta wani ce kuma ta sha azumi, saboda za ta rama azumi kuma za ta ciyar saboda wannan. Saboda ba sai a ce ta rama ba, saboda tuɗi imun kawai shi ne baƙo sai a faɗa. Amma da bai san lafazin shari'a ba zai ɗora mutane, haka ake ta faɗa a kafin yaɗa labarai. Sannan mu ga Annabi alaihi salamu ya ce a hadisin Abdullahi ɗan Mas'ud alaihi salatu wassalamu, sai ya ce inna ahdakum la ya'malu bi amali ahli aljannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nari fa yadkhuluha. Dayan ku yana aikin ɗan wuta, yana cikin aikin ɗan wuta, sai ya zo gab da mutuwa, wurin sai kuma ya aikin ɗan aljanna sai ya shiga aljanna. Ɗaya kuma yana aikin ɗan aljanna, sai ya zo gab da mutuwa, sai kuma ya aikin ɗan wuta sai ya shiga wuta. Annabi sai mutum ne bai faɗa a nan biyu, amma huɗu ya faɗa. Huɗu ne. Wanne ne ɗayan? Shi ne wanda zai rayu musulmi ya mutu musulmi. Wanne ne na biyun? Wanda zai rayu kafiri ya mutu kafiri. Wannan saboda an san su ba sai mai shari'a ya faɗa ba, sai ya faɗi baƙin da ba a sani ba shi ke. To wannan shi nake so mutane su fahimta, don mutane suna wani tunkawa ce ba na aya ba na kaza, yace ilimin me kake da shi za a baka wani. Ai baka san komai ba, ba a yin haka, ba ilimi ba ne wannan abin gabaki ɗaya. Saboda haka mu san irin waɗannan abubuwan ba haka ake ba. Yanzu misali Annabi alaihi salatu wassalamu cewa da mu al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba, imani reshe 70 da doriya ne. A'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imanatu za'ani dariqi, wafifici shine kalmar la ilaha illallah, malihatu tikra mai dadin maimaitawa, wafi kankanta shine kauda wani abu zai cuci mutane a hanya, sauran guda 77 ba ba faɗi shi ba. Malamai da suka dinga bi, wani gurin yace la yumin ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, saka ce rashin imani. La yumin ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, kaso dan uwanka abin da ke so kanka rashin imani ne. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut, saka ce rasi da haka aka fitar da guda 79 kalma ɗaya zai faɗa masu ilimi za su dinga bin maganganun sa na guri guri sai su fidda abin da ake so. Wannan haka yake, to da ka mu fahimci wannan. Sai wace tambayar ku?
Ita ce ta kusa da ƙarshe. Wannan tambayoyi ne guda biyu, su ne na ƙarshe. Wanda bai ji tambayar shi ba, dan Allah ya yi haƙuri, na karanta tambayoyin, na ga in aka ce za a biyo tambayoyin sai a kwana, kuma akwai haƙƙi ma da ya yi awa biyu ba ɗan mintuna kaɗan a tsaye, ya kamata a wannan. tambaya na kusa da karshe shine wannan yana tambaya ne akan irin shaye-shayen abubuwa da tsakanin maza da mata suke yi na abin da ya shafi harkan auratayya cewa yana da wani illa ko kuwa babu wani abu a ci gaba da yin amfani da shi yace musamman ga wanda yake ga mata ko wani abu da zai ƙara wani sura na jikin su ko wani abu makamanci tambayar shi kenan sai kuma tambaya na ƙarshen ƙarshe kitabuhu miskun shine wannan yace ya taba ji a wani karatunku cewa kun faɗi wani salati da ake karantawa kafa 70 idan an je raudar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam
wannan ta hirbiyin karshe da ita shashe magunguna saboda
ƙara surun jiki da mata
lafiya da sauransu to shi akwai abu uku da nake so mu fahimta akwai abin da suke kiransa hawas shine tabin hankali wajen masu ilimin psychology ilimin tunani sun ce akwai hawasul jamal tabin hankalin kyau shine wanda masu kamfanonin cosmetics suka jefa mata a ciki da gangan ta kawo ya labarai za a yi ta fadar magani kaza a kaza yake sai mata sun samu tabin hankali sun bi daman ta samu za ta dinga narka shi a wannan tabin hankali ne a wajen masu ilimin psychology hawasul jamal ake ce da shi akwai kuma masu fashion na dinki su ma sun zuga mata sun ce sai ta zama siririya take kyakkyawa in sun tashi yadin da za su yanka ba shi da yawa sai su zauga masa kuɗi to da ka sai ta dinga cin kunnan salak guda uku ta sha shayi kofi daya wai ta zama silanda kaga hawas sunansa hawasul jamal sannan na wajen auratayya ta ce sai ta sha wani abu ko sai ta cusa wani abu a jikinta shi kuma wannan ana kiransa inferiority complex tana jin tawaya a kanta ba ta jin Allah ya yi ta mace cikakkiya kima illa ce in ta yadda ita ya mace ce ba sai ta yi ciko da komai ba kuma duk mace abin take so ta zama kenan ta isa a zamaninta a ce babu irinta ba ta bukata yanzu duk abin da mata suka ji kenan an taɓa kwakwalwarsu da tunaninsu ba kowace tana jin ita Allah bai yi ta cikakkiya ba sai ta samu ciko ta haɗa da kaza ta haɗa da kaza sannan za ta gamsar da mijinta ai illa ce wannan a tunani saboda wannan shi aka shiga ciki masu yin waɗannan su kuɗi suke samu amma al'umma tana ƙara bazama da ji abin da ake bukata ga mace bi ne kawai ta zama tana da kwanciyar hankali na bi ta iya tsara cin abinci shike in ta iya tsara cin abinci kawai ta tsanci za ta zama lafiya ba abin da zai same ta hankalin ta kwanci to duk abin da take so za ta zama za ta samu Allah ya mata komai ba shi wani mutum ya zo yana cutar ta yana karɓar kuɗinta yana cewa ita tawayayya ba ce shi ma namijin haka to wannan shi ita ce amsar da zan bayar akan wannan lalle mu shafi tunanin hankalinmu inferiority complex al'uqudan nafsiya ita ce take damun mutane a wannan ba su sayar wanda ko suke ta ƙara zuga mutane akan wannan amma su kuɗi suke samu mutane kun samu tabin hankali a wannan shi ne abin da zan ce to na ƙarshe ɗin lallai ka ce kitabuhu miskun in dai muka ƙare magana da annabi alaihi salatu wa sallam duk wanda yake da hankali Allah Allah saka maka da alheri da ka aje wannan ta zama a ƙarshe kaga Imam al-Bukhari ya tashi rufa littafin sa na Sahih al-Bukhari da me ya rufe kalimatani khafifatani alal lisan saqilatani fil mizani habibatani ila ar-rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim ta shi ya rufe in kaga abinda al-Imam an-Nawawi ya rufe Riyadus Salihin shi ma kaga da abin da ya rufe kenan abin da ya shafi salati ga Annabi alaihi salatu wasallam ya kare da ridwanullahi hujjatul islam da gazali da ya zo rufe ihya ulumuddin da babu si'atir hamatillahi ya kare to da muka zo karshe lecture sai ka kare mana da matsayawa gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to Allah ya saka da alheri kuma Allah ya tarfa mana albarkar salatu salatu wasallam shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ka'ida ta shari'a shi ma malik sun ce ba a fiye san tsayawa gaban sa a dade ba shi yana da rai alaihi salamu ko sahabbai ko ayo ba ka yawaita magana tare da annabi alaihi salam ba wanda zai magana doguwa a gaban Allah su ba tare da ciko ya biyo shi ba saboda girman ya wuce duk inda tunanin dan adam ya wuce
ba sa daga murya gaban sa alaihi salam kai kusa ba a kafa a makotan annabi alaihi salam dana na Aisha da ta ji an sa kusa kaf bango sai ta ce makotan annabi ne kuwa alaihi salam wallahi ko mutum ya shekara miliya in yi wannan Allah zai rushe aikin sa gaba Isa ba a fiye san an je gaban sa a dade ba malame wani ce in ana dadiya gaban annabi sai kalmar da za a faɗa muna da ita so ake mutum ya wuce da sauri amma abinda ake yi din sallama yake masa da su wannan ce ake assalamu alayka ya sayyidana muhammadu rasulullahi in ka samu dama kai 70 ko daga farkon babu salamu ka taho kana yi kafin ka zo gaban sa kana zuwa ka cika sa shikenan sai malaika ya taba ka fadaka cewa an yi da ki roki abin da kake so Allah zai ma assalamu alaykum
alhamdulillahi rabbil alamin kowa dai ya ga mallan ya zauna alaman komai ya zo karshe kenan dama muhadara ce wadda ba ta nuna mata mai yin ta'aliki ba balle a wahal da shi ko a gajiyar da shi ko a sa shi jin kunya a gaban mutane Allah ya saka wa shaida alkhairi Allah ya kara musu lafiya to godiya ma ni ban san wace iri zan yi ba amma dai Allah dai ya saka da alkhairi ina amfani da wannan damar domin sanar da ƴan uwa cewa wannan program din ana yin shi duk wata duk da an dan yi hutu da dan tsawo amma dai yanzu daga yau ya dore saboda haka ƴan uwa kowa ya san ta hanyar da yaji sanarwa saboda haka sai ƴan uwa su ci gaba da tuntuba ko da an samu kusuri daga mu da muke tsara abubuwan wajen sanarwa to kowa dai ya san ta yadda yaji kafafan social media da sauransu dai duka in ta hanyar mu mutum yake bukatar tuntuba yana iya tuntuba na ko wanda yake ganin ya dace ta hanyar yadawan kenan muna ƙara godewa shehi kuma ina amfani da wannan damar wajen isar da sakon shugaban shirye wannan program din gaba daya shine Dr. Ibrahim Ahmad Maqdis Said shine farkon wanda ya fara yin tunanin a kirkiro wannan program din da ma makamantan wannan program din ma'ana ina nufin duk wanda yazo ya amfana to ya sani ya amfana da wani abu cikin irin fikra da Allah madaukakin sarki ya ba Dr. Ibrahim Maqdis Allah ya kara masa lafiya ya zo Abuja jiya tafiya ya same shi yau da safe yace mun zai iya kokari saboda muhimmancin wannan program din yaga ya dawo yanzu mun yi magana da shi ban san so adadi ba ta hanyar WhatsApp ta hanyar waya ta hanyar message da sauransu yace don Allah a bai ma ƴan uwa a hakuri ba a ga fiskan shi ba amma dai yana ta jin yadda program din musamman na yau ya zo da wani irin sabon usulubi wanda kuma muna fatan abin ya ci gaba da dorewa akan haka muna godewa dukkan waɗanda suke daukan nauyin wannan program da waɗanda suke zuwa saurara da waɗanda suke taimakawa tafiyan program din a fili ko a boye ko da shawarwari ne Allah ya saka mu kowa da alkhairi muna wa malam godiya da bamu san wace irin godiya bane akwai dan uwa wanda ya bada gudunmawa matuka wajen tafiyar wannan program din shine Alhaji Muhammadu Fage wanda ya sani ya san zuwan malam da kokarin sanya rana da kokarin zuwan duka ta hanyar shi mu muka bi domin shine wasiɗan mu da muke shirye program din shine wasiɗan mu zuwa ga shi Sheikh Dr. Umar Sani Fage to muna ƙara gode mishi game da haka ya bani takarda ya ce dan Allah wannan uwa ya ce yana da wasu tambaya guda ɗaya da malam zai taimake shi a iya amsa wannan tambayar okay to ina zuwa so wannan dai shine insha Allah ƙarshen na malam
dole ne an samu sai ya magana akan tafiya da yake yi kasashe in yaje akan ce je masallaci ya salla kuma gashi wayansu kan ce ai kasaru to a tsari na
ilimi idan mutum ya je gari in zai samu kwana hudu banda ranar zuwa banda ranar tafiya shine kwana hudun da ake fada a fiqihu sai ka cire ranar zuwa sai ka cire ranar tafiya in a tsakiya ka samu sallah 20 banda ran da kaje banda ran zaka tafi in dai zaka samu wannan sallah 20 din banda wannan kwanaki guda biyu to kana zuwa garin sai ka daina kasaru sai ka dinga zuwa masallacin garin a dinga yi amma idan sallah biyu zaka san kwana biyu ko ta kwana uku zaka samu ko ta kwana hudu har ranar zuwa da ranar tafiya to zaka iya zama ka cigaba da yin kasarin ka kurin ba sai ka je masallaci kai jumi'i da mutane ba zaka yi in kuma ka je masallacin sai dai ka cika sallah in ka bi su amma ita kasar abin da yasa ake so a yi ta malamai sun ce wato shari'a ta nuna muhimmancin ta saboda annabi alaihi salam har ya gama rayuwarsa in dai tafiya ta kama shi alaihi salam ita yake yi sannan sai na abubakar radiyallahu anhu har ya gama rayuwarsa in tafiya ta kama shi kasar yake yi sai na umar radiyallahu anhu har ya gama rayuwarsa in tafiya ta kama shi kasar yake sai na usman radiyallahu anhu har ya gama rayuwarsa in tafiya ta kama shi kasar yake sai na ali radiyallahu anhu har ya gama rayuwarsa in tafiya ta kama shi kasar yake ya ce abinda mutanen nan biyar suka yi har ƙarshen rayuwarsa yana da matukar muhimmanci abubuwa da yawa annabi alaihi salam ya yi bayan sa sahabbai sukan ga wani abu saboda sun isa ya ba su dama sai su ce suna ganin kaza suna ganin kaza sun fitar da wasu amma wannan kasaro ba wanda ya wani ba akan ta duk suka kare saboda haka idan halin yin ta ya zo a yi ta yafi amma akwai wancan kwana hudu a tsakiya banda ran zuwa wani tafiya to mutum yana zuwa garin sai ya ajiye haka in kayan niyya wato shi kike na dai ma gama din kenan mutum ya shikenan sai ya ajiye ta amma kuma da mutum zai je garin cewa yau zan je kwana biyu kawai zan yi tafi sai biyan ta cika abinda ka je bai kammala ba wani abu ya taso aka kara wata kwana biyun sai ka ci gaba da kasar in za ka kwana 100 a haka kasar tana nan amma daga nan da ka yanke kwanakin da za ka yi suka wannan adadin to kasar ta sauka akan mutum sai ya bari ina fatan wataƙila an fahimci wannan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa
alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh ina ganin komai ya kare abu na karshe shine in miƙa wa Imam Malik Ibrahim Khalifa domin yin jawabin godiya a takaice da kuma cike wannan taro da addu'a bazan daina cewa Allah ya saka da alkhairi ga shi Sheikh da ya bamu lokacinsa da kuma waɗanda suke ta iya kokari wajen shiriwan waɗannan abubuwan tun daga shi Dr. Ibrahim Makari hafizahullah zuwa ga sauran mutanen da ba sai na ambata sunayensu ba a cikin da kuma sauran ƴan uwa da suke ta kokarin zuwa da wanda suke bada shawarwari da sauransu duka da yawun wannan masallaci da kuma yawun shikon wannan kwamiti da yake shirya wannan program akramakallahu Allah ya saka muku da alkhairi Allah ta'ala ya kara lafiya akramakumullah
jama'a alhamdulillah wal abdillah salatu wassalamu ala rasulillah muna matukar godiya ga Allah madaukakin sarki wanda mun dade wajen wata shida ana ta kokarin yadda za a yi doctor ya samu ya iso mana wannan gari Abuja don yi mana majalisi irin wannan da muna fata wannan an fara kenan ba shine karshe ba insha Allah muna fata a gaba za a samu na lokaci kuma wanda zai zo dinka maimaita mana waɗansu abubuwa don kowane mutum da irin matsayinsa da kuma yadda yake tare da mutane da kuma yadda yake a cikin sha'anin harkokinsa ko ba komai wannan taron da aka yi a yau din nan wanda ba ranar da aka saba ba kuma ba ranar aiki ba amma ga mutane Allah ikonsa sun cika wuri don su ji wannan muhadara hakika abu ne wanda yake nuni da cewa akwai ihlasi a cikin al'amarin don mun ihlasi shi ke kara tabbatar da abu ya zama tabbatacce duk abin da ya zama na Allah zai tsaya ya tabbata abin da ba Allah a ciki zai watsi ya tsatsaki muna fata Allah ya saka wa dokta da alkhairi Allah ya saka wa waɗanda duk suka shirya wannan majalisi tun farkonsa tun daga farko haƙi zuwa illa masha Allah da waɗanda suke taimakawa a ciki zahiri da baɗini Allah ya saka kowa da alkhairi haka wanda ya gina wannan masallaci da ake wannan muhadara alama ce ta cewa Allah ya karbi wannan aiki nasa dan gashi kuma da aka faɗa mana sarkatu jariya in ka batta da zakan ka samu alherin ta kaga yayi gina wannan kuma ƴaƴansa sun dauki dawainiyar wannan lamari kuma gashi haka dai ladan shi ma ina zuwa gurin sa kuma Allah ba zai kasa ya ba su kuma nasa ladan ba muna fata Allah saka masa da alheri Allah ya masa rahama barkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farko dai ina so a karanta masa qul wallahu uku uku salatul fati ga wanda ya gina wannan masallaci alhaji Abdul Qadir dan tata da wanda ya gina masallacin saboda shi alhaji Yusuf dan tata da shi kakan nasu alhaji Azhar dan tata duka Allah ya gafarta musu qul wallahu uku uku salatul fati ayatul kursi lakal jazum li ilafi Allah ya maida malan dokta gidansa lafiya Allah ya maida kowa gidajensa lafiya